Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku da kuma shawarwari. A yau 26 ga watan Shawwal Hijira 1447 wanda ya daidai da 14 ga watan hudu shekara ta 2026, kuma wannan shiri shine shiri na 66. Wannan shiri yana zuwa muku kai tsaye daga Al-Ansar Studio da ke Sharaɗa Phase 1 Kano. Sunana Injiniya Abdullahi Adam Musa. Kamar kullum muna tare da babban malaminmu Associate Professor Abdullah Usman Umar Gadan Kaya. Muna yi wa malam barka da zuwa.
Insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin shirin. Mai tambaya ta farko bayan sallama take cewa ta sha azumi. To an shekara shine ta ce ta ji an ce wai sai ta ciyar kuma sai ta rama, so shine take so malam ya bata amsa, haka ne?
To bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Assalamu alaikum. Asali dai shi ramar azumi ana so a yi shi ne akan kari da wuri, saboda mutum bai san ajalinsa ba, yau ne ko gobe ne, Allahu alam. Kuma wadainullahi ahaqqu an yuqda, bashin Allah shi ya fi cancanta a biya. Jinkiri akan ramuwar azumi sai dai inda uzuri, amma ana iya jinkirta wannan. Na Aisha takan iya jinkirta ramuwar azuminta ya dau watanni da yawa, amma tana da uzuri kamar yadda malamai suka faɗa. Na ɗaya kenan. Malamai sun yi saɓani dangane da hukuncin wanda ya jinkirta azumi bai rama shi da wuri ba har wata shekara ta shigo. Tabbas wasu sun ce zai rama kuma zai ciyar, bayan kayi ramuwa kuma za ka ciyar, don haka za ki rama za ki ciyar a wannan ƙauli. Wanda suka gaya miki wannan ba kuskure suka gaya miki ba. To akwai wani ra'ayin kuma wanda ba wannan ba, sun tafi akan cewar mutum ramuwa kawai zai yi ya isa gifari, ya ramuwa ya isa gifari ya tuba zuwa ga Allah. Me dalili suka ce ba a samu nassi ƙarara da ya goyi bayan mutum ya ciyar ɗin ba, bayan ya rama kuma ya ciyar ba. Don haka idan kin ciyar kin bi wani ra'ayi na malamai, idan baki ciyar ba kika rama kadai shi ma wani ra'ayi ne na malamai kike bi. Wanne ne fi inganci, a rama kawai ba sai an ciyar ba, sai a yi istighfari a tubu, wallahu alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa wai zikiri da ake bayan sallar farilla shin za a iya yin shi bayan sallar nafila?
Idan mutum bai yi ba, zikirin da ake bayan sallar farilla bai samu dama yayi ba, zai iya bayan nafila. Amma kuma idan ana nufin azkar din da Annabi ya ce a rinka yi bayan farilla, mutum ya zo ya rinka yin su bayan sallar nafila, wannan bai inganta ba, bai halatta ba, kuma ba shine shari'a ta ba da dama a yi ba. A kiyaye kar a rinka canja abubuwa ga inda aka ce ai abu mutum ya zo ya canja shi, kamar yanzu misalin sallallahu alaihi wasallam wa minka salam tabarakta ya zul jalal wal ikram la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu har zuwa karshe, mutum yayi nafila ya zo ya ta yin su, wanda duk zikiran da ake a farilla ya dawo da shi nafila, wannan a'a. Amma idan ya kubuce masa ne bai a farilla ba, bayan yayi nafila zai, wallahu alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai mijinta ne ya taba yi mata saki daya a baya, to amma dai har suka dawo ya mai da ita har ta ƙara yin haihuwa biyu. To tace akwai wani hali da yake mata wanda ya saba wa addini, ta yi magana ya ce idan har ya sake yin wannan abin a bakin aurensu kuma ya sake yin wannan abin, da ta yi magana sai ya ce ba zai sake ta ba, sai ya ce in ya ƙara yin abin a bakin aurensu, ta ce kuma ga shi ya sake yin abin, da ta yi magana sai ya ce wai a aurensu yana nan, ta ce a ita gaskiya, sai ta yi tambayi malami ta ce.
Mun sha yin bayani barazana da maza suke yi cewa idan an yi abu kaza a bakin aure wannan ba saki bane. Igiyar aure tana hannun miji, shine zai iya cewa ya saka ko bai saka ba. Kenan kin ga wannan abin da ya gaya miki kawai ya faɗa ne, ba wai yana nufin saki bane. Idan ku da yana nufin saki, ai da ya sake ki, zaka sai ki je ki ci gaba da hakuri, kuma ki ci gaba da yi masa wa'azi ya daina wannan mummunar ɗabi'a da yake yi, dan kada ya cutar da ke. Wallahu ala, amma nan ba saki bane. Na'am.
Allah ya saka da alkirimi. Tambaya ta gaba take cewa ta ji wasu malamai suna cewa wai fitar da damuwoyi ko kuma faɗar sirrin ma'aurata haramun ne. To ta ce wasu mazajen idan ka ce za ka riƙe damuwarsu ba baka faɗa an jajanta ma ba, ta ce wata ran sai dai a waye gari zuciyar mutum ta buga. Ta ce saboda ita yanzu mijinta yana da ƙarancin tarbiyya, komai ya zo bakinsa faɗa yake yi, ga yawan faɗa. To shi ne take cewa idan abin ya dame ta tana samun wasu ta gaya musu. To kuma ga abin da malamai wasu ta ce sun faɗa, ko wasu sun faɗa sun ce haramun ne, shi ne take tambaya ya matsayin hakan da take yi.
Abu ne guda biyu, akwai bayyana sirri. Idan an ce bayyana sirri shine wani abu boyayye da aka keɓance ki, aka gaya miki, wanda ba a so wani ya sani sai ki. Wannan haram ne tabbas. Mace ta rinka zuwa tana yaɗa sirrin mijinta, wani abu na sa wanda yake boyayye ta rinka yaɗa, wannan haramun ne, ba wani ɓata lokaci. Kuma matar kirki ba za ta yi haka ba. Misalansu, wataƙila ga abin da ya mallaka a duniya, a wataƙila yana shirin yin wani abu da baya so a sani. Larurori dai na rayuwar ɗan adam daidai zai ɓoye ya gaya miki a matsayinki na matar aure, kuma baya so a sani, wataƙila ma bai gaya ubansa ba ko uwarsa ko abokanansa, ke kawai ya yi faɗa, wato bai kamata ki je ki yaɗa, wannan haram ne. To wannan shi ne sirri. Amma zaluntar mace, abinda namiji yake yi wa mace a gida yana cutar da ita, yana shiga haƙƙinta, wannan ba laifi ba ne. Don mace ta tambayi malamai, ta ce ga abinda mijinta yake mata, a ba ta shawara ko kuma a kira shi a mai nasiha, wannan ba yaɗa sirri ba ne. Sunansa fatawa da kuma bayyana damuwar mutum. Ba wanda zai ce a shari'a wai an hana ka ka bayyana damuwarka da wani yake zalunta ka ko yana shiga hakkinka, ba wanda zai faɗi wannan. Don haka ya halatta idan ya shiga hakkinki ya zalunce ki, ko ke kika shiga hakkinsa kika zalunce ki, kika zalunce shi, ki ne masa abin da bai dace ba a shari'a, ya saba wa al'ada, ki faɗa ko ki gaya iyaye ko ki gaya malamai, wannan ba yaɗa sirri ba ne. Na yi bayanin me ake nufi da sirri a can, na kuma yi bayanin fatawa ta addini. Don haka na farko bai halatta ba, amma na biyu ya halatta. Wallahi alam. Na'am.
Kamar damuwar kawaye haka dai ko dan wani.
To idan an ce damuwa, abin da ke damun mutum, ya halatta mutum ya gaya wa wanda yake ganin zai samu waraka a wajensa, ko kawa ko yar uwa ko kanwar uwa ko kanwar uba, amma wanda ka san in ka gaya masa za a samu waraka, wannan babu dalilin da za a ce ba za ka faɗa ba. Don wani ma damuwar idan bai faɗe ta ba, ai bugawa zai yi. Yawa, dole ki faɗa, dole ki faɗa, ba laifi ba ne. Kawai dai mutum ya je ta yaɗa bayanin a inda ba zai amfani ba, shi ne bai da amfani. Kuma mazaje ya kamata su gyara ɗabi'unsu da halayensu da mu'amalar da suke da matansu. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai wace addu'a ake wa mamaci yayin da aka gama shari'a shi kafin a sallace shi?
Addu'o'in da shari'a tace a mamaci sanannu ne. اللهم اغفر له وارحمه وثبت منطقه عند المسألة. اللهم لا تفتنا بعده ولا تهرمنا أجره. اللهم ادخله الجنة مع الأبرار. اللهم إن كان مسيئا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم كن له في عقبه واغفر له ولنا يا رب العالمين. قصنا دي ديوة بركتي ودنا دي سوني أدعو إيد أكتي ai tai wa mamaci da ba ai tun da ya riga ya mutu, in da ya riga ya mutu wannan addu'ar shi ake har abin ne shi, ba wani wanda za a ke bance a ce wai in an shirya shi kafin a sa shi a kabari. Duka dai kawai menene addu'a? Neman gafara. idan ka dan an mutun ya mutu an shirya shi kafin abin da shi kawai neman gafara za a yi masa daman ba abin da yake nema sama da a gafarta masa na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta wai idan ya fita bayanin kenan sai ta je tana son shi amma idan ya dawo sai ta ji wannan son ya tafi kuma koda ya mata magana ma sai ta ji ranta ya baci shine take so mallam ya bata shawara
gaskiya wannan alama ne na shafan aljani ko shedan yawa alama ne na shafan aljani ko shedan ki je ki dage da yin azkar na safiya da maraice kullun sannan ki dage da karanta suratul baqara a matsayin wuridi da karanta suratul sajda da tabara idan za a kwanta bacci ga waɗanda suka ce hadisin hasan ne sannan kuma da rage aikata abubuwa na alfasha da sabo daga duk wacce ta ji mijinta irin wannan abu yana faruwa da ita to akwai alamar wato ba lafiya kenan ki nemi malamai da suka san harkar ruqiyya su taimaka miki Allah ya yi miki na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai su matan aure an ce duk inda za su fita su tambayi mazajen su to amma su mazaje idan za su fita kawai sai dai su fita sai dai su ci a bude musu kofa ba za su ce za su je guri kaza ba shine take tambaya haki ne a faɗa musu ko ba haki ba ne saboda gaskiya ita ba ta jin daɗin abin da mijinta yake mata haka kawai sai ya fita fit ba zai ce ga inda za shi ba
shi kullum irin wannan mata ya kamata ku rinka tsayawa inda Allah ya tsaye da ku da mace da namiji a wannan babin ba ɗaya bane ai namiji shine mai gidanki namiji shine mai gadinki namiji shine mai kula da ki namiji shine mai ci da ki namiji shine mai daukar nauyinki namiji shine mai kai ki asibiti namiji shine mai lura da ki mai ladabtar da ke idan kin kauce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah ya fifita namiji akan mace saboda shine yake tsayuwa akan kulawa da ita da taimaka mata da daukar nauyinta dan haka ke ce idan zaki fita dole sai kin tambaya amma shi yana da yanci ai ya fita kawai dai shari'a bata bashi dama ba kuma ya tauye miki haƙƙinki na auratayya ya cinye miki lokacinki na zaman gida ya zama yana zaluntar ki shi kuma wannan wani abu ne daban amma ba inda aka ce wai idan namiji zai fita wai sai ya nemi izinin matar sai fita a'a ku daina wannan tunani na turawa tunani wanda yake ba na daidai ba yanzu misali mutum yana kiwon akuya idan zai fita zai bar akuyar sa misali sai ya gaya mata a'a ke ake kulawa da ke ne ake taimakon ki kuma wannan din shine gata a gare ki yanzu shikenan uba da yake kula da ƴaƴansa sai a ce duk inda uba zai je sai ya nemi izinin ƴaƴansa wannan ba hankali a ciki ba tunani a ciki amma na san damuwarki shine ke baki saki fita ki je wani guri ba sai kin tambaye shi saboda a biya masa bukatarsa amma ke kuma lokacin da kike bukatar sa yana iya ballewa ya fita shine damuwarta to idan wannan kike nufi to bai halatta ba a lokacin ki haƙƙinki kin san lokacin ki kin san lokacin da yake baki haƙƙinki ya balle ya fita ba tare da ya sanar da ke ina zai je wannan bai halatta ba amma harkokin sa na rayuwa yau da gobe zai fita office sai kin bashi dama zai je gona sai kin bashi dama zai je kasuwa sai kin bashi dama wannan baki da wannan hakkin amma lokacin ki na zamantakewar aure wataƙila da daddare lokacin ki ne wannan bai kamata ya fita bai sanar da ke ba wannan kuskure ne kuma kullun ana yi wa maza nasiha akan wannan shiga haki kamar yanzu irin mazajen da suke tafiya su tafi hira mutum kawai ya tafi matarsa ta yi wanka ta zauna tana jiran sa amma kawai sai ya tafi bakin titi ya je ya tafi hira bai zai dawo ba sai karfe 2 dare wannan zalunci ne mai ina jin wannan take magana
eh ko dai irin dai in zai fata ya dan ce zan je waje kaza ba wannan izini ba
eh to wannan yana da kyau
eh ta san inda yake
tabbas
saboda security
eh wannan gaskiya ne ko ba dan security ba ma a zamantakewa dai mu'amala ai yana da kyau gaskiya wannan muna goyon bayan ta kuma daidai ne ya kamata miji ya yi wannan da sauransu yanzu misali a ni kaga ai wa'azi nake yanzu nan da zaka zo dauka na sai da na kira gidana ba daga gidana na taho ba amma gidana inda zan kwana sai da na daga waya na kira matar nace Hajiya yau zan dawo da wuri bazan muna da karatu sai wajen karfe 12 zan dawo tace Allah ya kiyaye Allah ya dawo da kai lafiya nace amma fa kar ai bacci a jira ni zan kunkwasa kofa a bude mini yanzu kaga misalin ai na sanar da ita amma ba daidai bane haka kawai dan ina jin ko da ina ga dara ai aikin addini zan yi ai fata zan saboda wannan lokacin da nake zaune nake wannan aikin kaga ai lokacin ta ne ko ba haka bane lokacin ta ne ina fatan kuma kai ma kana sanarwa yauwa to Allah ya bamu ikon ba su hakkin su kuma ya bamu ikon kulawa da su na fahimci abin da take nufi kuma tana kan daidai ne yauwa Allah ya ganar da mu na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wai an ce idan mutum ya mutu ya bar yaran sa gado suka yi aikin alkhairi da dukiyar su kadai za a ba wa ladan idan kuma suka aikata sharri za a raba da shi mamacin shine take tambaya hakan wai gaskiya ne abinda aka faɗa
to abinda na sani shine da zarar mutum ya mutu yana mutuwa dukiyar da ya bari ba ta saba ce ta waye ta magada ne dan haka da aikin alherin da mutum yayi da wannan dukiya lada nasa ne na shida ne sannan kuma wannan dukiya ai ta fita daga hannun mamacin ya mutu shikenan duk barnar da kuma yaron ya je da kuɗi tana kansa wannan shine abin da na sani a kukula da wani abu guda bai kamata wato a dora wa wani laifin da bai shafe shi ba wala taziru waziratu wizra ukhra wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula mutum ya nemi kuɗin sa na halal yayi aikin gwamnati yayi ritaya ko yayi noma ya tara miliyoyin kuɗi ya mutu ya tafi ya bari ƴaƴansa sun ci gado shikenan ya fita daga hannun sa kuɗi da haka abinda dan nan yayi na aikin alheri nasa ne tunda kuɗin sa ne yayi ko ba ka bane ba yawwa sannan haka kuma abinda dan nan yayi aikin sharri wannan kuɗin ai na dan ne to yayi uban yana kwance ba shi fa yace yayi ba kuma wataƙila uban bai yarda ai amfani da wannan ba kuma shari'a ne ta ce idan mutum ya mutu kuɗin sa ƴaƴansa su gada to za a zo a dora masa laifi kuma akan wannan abu kawai dai ana faɗa yawanci wani lokacin malamai masu wa'azi ana yin bayani ka tara kuɗi ka bar wa ƴaƴanka su zo suna bala'i su je su jawo maka masifa duk wannan duk ana faɗa a cikin wa'azi shi kuma wannan bayani ne ake yi hadarin mutum ya tara kuɗi bai yi wa ƴaƴansa tarbiya ba ka gane to amma me ye zai laifin da zai samu mutum Allah zai kama ka da rashin yi wa ƴaƴanka tarbiya ta musulunci saboda ya ayyul ladina amanu qu anfusakum wa alaykum narun wa quduha an-nas wal hijara ko ba ka bane ba kamar yadda kuma idan ka tarbiyantar da danka tarbiya ta addinin musulunci yayi aiki mai kyau zaka samu ladan ai kai ka dora shi akan alheri to wannan ni shine abin da na sani wani abu ba wannan ba kuma haidai mu ƙara bincike dan haka babu wani laifi ga dukiyar da mutum ya tafi ya bari yaro ya aiki alheri ya samu lada in kuma ya je sharri shi ya dawo kansa shikenan shi da ya aikata sharrin kawai sai a kyale shi a tura ubansa Allah ya ganar da mu
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai al'adar ta ce idan kai kwana hudu tana zuwa sai ta dauke amma ta ce tana da yakinin dawowarta amma tana kai awa 24 kafin ta dawo sai ta je ta fara yin wanka wani lokacin sai ta dawo shine take tambaya za ta ci gaba da zuwa ta yi wankan kenan ko kuma za ta dinga jira sai ta dauke gaba daya sannan ta je ta yi wankan ta
mun sha fada kowace mata ta san iya adadin kwanakin ta na al'ada kwana 6 kwana 7 kwana 8 kwana 3 kwana 4 kwana 5 daka a iya waɗannan kwanakin gaba dai ba sallah ba azumi ba mu'amala tunda ya tafi ai ba daukewa yi ba ai mace ba ta zuwa ta yi wankan al'ada sai ta tabbatar da sharuɗan da alamomin tabbatar daukewan jini wannan yawo ya tafi amma zai dawo da haka ba daukewa yi ba dan haka zaki zauna ki jira shi sai kin cika wannan kwanaki naki chip chip sannan sai ki yi wanka idan ya dauke ki cigaba da mu'amala wallahi alam
Allah ya saka da alkai wannan take cewa wai idan mutum zai yi safa da Marwa wai idan ya fara da safa din ya kai ya dawo Marwa shine yayi biyu ko daya wai bakwai ne ko 14 shine take so
Allah yace inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima faman tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim kenan yin safa da Marwa umarni ne na Allah kuma haka annaban Allah suke tunda kan Annabi Ibrahim har karshe zirga zirga tsakanin safa da Marwa wannan addini ne shari'a ne kuma Allah ne ya ce ai to kuma hadisi yayi bayani dangane da lissafin guda bakwai ne ake yi ذهاب شوط اياب شوط كو ذهاب شوط رجوع شوط صوت شوط صوت او انا شوط اشواط ني سبعه اشواط ني اذا متون يا تاشي كما يanzu nan kai ne safa ni ne marwa idan mutun ya taso daga safa yazo marwa yayi daya in ya tashi daga nan ni ne marwa ya koma safa yayi biyu in ya taso daga safa ya dawo nan mana tafiya irge ne mai zaman kansa komawa ma irge ne mai zaman kansa ba zuwa da dawowa bane
ba zuwa da dawowa ne daya ba
a ba zuwa da dawowa bane daya yawa zuwa daya komawa biyu daga zuwa uku komawa hudu eh da wannan guda biyun ne ai da an ji jiki yayi
akwai tafiya
ah ba kadan ba ai motsa jiki kenan duk wanda baya duk wanda yaje umra ya je umra ko aiki haji ai dole ya motsa jiki akwai tafiya na gaske ware da gaske na'am
Allah ya saka da alkai wannan take cewa ba ta shafa ida wuturi ba sai ta farka wajen karfe 3 na dare to ba ta tashi ba sai ta ji ana kiran sallah to ta kabbara sallah ta kabbara to sai ta ji an fara kiran sallah to shine take cewa wuturi za ta yi ko kuma
ta karasa wutarinta tunda ta shiga da niyyar wuturi ne ai sai ta karasa wutarinta in ta gama kuma sai ta yi rakata nil fajiri na'am
Allah ya saka da alkai wannan take cewa wai idan miji da mata suka samu matsala har ya kai wata biyu bai kusance ta ba a ce tana da ciki kafin lokacin fadan nasu to daga baya sai daga baya ta sani sai yake cewa wai ba ɗansa bane kuma Allah ya isa tsakaninsu sannan kuma wai dama ba zaman aure take ba wai yana bata abinci ne a matsayin sadaka shine wai yake cewa ta fita aransa shine ake tambaya menene matsayin auren nasu
aure yana nan daram daƙam wannan abin da mijin yayi sunansa hauka da rashin ilimi da rashin sani ya kamata da haka aurenku yana nan na farko kenan aure yana nan daram daga yau in ya faɗi ya mutu za ki ci gadansa tas abu na biyu dan mutum yana tare da mace sai ya ƙaurace mata sati ɗaya sati biyu ko me ko wata ɗaya ko biyu kuma wai sai ya zo ya ga tana da juna biyu kawai sai ya kori ɗan a'a الولد للفراش وللعاهر الحجر aka annabi yace abinda mutane ba sa ganewa shine duk matar da take cikin gidan aure tana karkashin mijinta abinda annabi yace duk inda tana karkashin aure to duk dan da ta zo da shi na wannan shimfidan ne na mai gidanta ne sai dai kuma wani bincike ya zo daga baya amma karan farko abinda za a ce nasa ne sai dai a kawo wani dalili da wani uzuri da zai mai ba ne da zai tabbatar da ta yi zina amma duk wanda yake auren mace a shimfiɗarsa take kwana ba yi da dalilin da za ta zo da wani ciki ya kore kai tsaye saboda hadisin alwaladu lil firashi wa lil ahiri al hajar da dai na wannan shimfiɗa ne za a kama ta da me da zina ta yi zina idan ya tabbata sai kuma a zo a yi wani sabon lissafi dan haka ba a yin haka kawai wajen mutum ya kaurace matarsa wai sati biyu kuma ba fa zuwa yaje ya gwada cewa ba ta da ciki ba sannan yanzu dan Allah a sati biyu kawai shikenan sai ciki ya bayyana a sati biyu Allah na daban ta masa laifi daban magana ya kore aure tsakanin su kuma daban shi yasa nan ce maka akwai hauka a cikin wannan magana da jahilci da rashin ilimi ku je ku samu wani malamin addini ku zauna ya abin nan ya dada waya muku da kai amma wannan magana sunanta shirme kina nan a matsayin matarsa kuma ci gaba da kulawa da ciki kuma idan kin haifu shi zai kayan suna da rago nasa ne ina malam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai ya halatta mutum ya yanke zumunci gaba daya da mushriki ko ko mutum zai iya musu wa'azi ko za su shiryu ko barin rayuwar su zai yi gaba daya kawai shine mafi shine
alkhairi duk wanda yake mushriki ko kafiri in ka yanke zumunci da shi wannan ba laifi bane amma shari'a tana so a rinka mai wa'azi a rinka fadakar da shi kowaye ma da mushriki da kafiri da fasiki da dan bid'a ko fasiki ma mai adali ce wai jibu hijranuhu a kaurace masa fasiki ma ba wai mushriki ba haka ya halatta a yanke zumunci da mushriki kafiri dan bid'a to amma a babin wa'azi da fadakarwa kuma ana so to idan ka ga in ka yanke zumunci da shi ba zai gane wa'azinka ba idan ka yanke zumunci da shi ba zai saurari karatunka ba idan ka yanke zumunci da shi ba zai saurari fadakarwarka ba to a lokacin kar ka yanke zumuncin da shi ka ci gaba da yi masa wa'azin dan ribar ka ya gane ya fahimta shi ya fi alheri akan ka watsar da shi ya halaka ya mutu ya zama dan wuta Allah kiyaye mu na'am
Allah ya saka da alkari wannan take cewa bai sar raka'atanil fajri ma'ana raka'o'i biyu da ake yi bayan alfajir ya keto ana yin ta ne bayan kiran farko ko sai na biyu sannan kuma wai idan har aka fara sallah mutum bai yi ba zai iya ramawa
ita raka'atanil fajri kawai ku huta abinda sunna ya tabbatar ana yin ta ne idan alfajir ya keto shi yasa ma aka ce raka'atanil fajri ai ita lokacin ta yana cikin sunan ta ai ba ni magana kiran farko ko kira na biyu ni ban sani ba a garin ku
wanne ake fara yi
kiran farko ne kiran fitowar alfijir ko kira na biyu ne kiran fitowar alfijir as-salatu ne matsala as-salatu khairun minan nawmi ne akwai masallatan da a farko suke as-salatu akwai masallatan da a na biyu suke as-salatu kenan anan masallacin da yake kiran as-salatu a farko shi baya lura da yin as-salatu wai dan alfijir yake to kenan shi fikewtowar alfijir din sashi wannan ladanin aji yayi kiran sallah ba as-salatu a ƙarshe kenan wannan masallacin kuma suna yin as-salatu ne bayan me bayan alfijir yake to ya danganta ga garin da kuma ƙasar sauran su to alai hal yushi halatta ayi anaka atani alfajri kiran sallan ƙarshe wanda daga shi za a shiga masallaci kawai wannan shine wallahi alam na'am
ana ramata ku
ce eh ana iya ramata ana idan da asubahi sai mutun ya tashi ya ramata ko kuma idan rana ta fito sai mutun yayi rak'atan alfajr ana iya ramata wani yazo hadisin bukhari wani bawan Allah yazo yayi sallar asubahi ana idarwa sai ya tashi yana kawo raka guda biyu sai annabi ya hango shi ce asubhi rak'atan raka'a arba raka'at kai afwan asubahin kame da ita raka'a hudu ne sai ce ya manzo Allah raka'atan alfajri na ne ban samu nayi ba yanzu nake yin ta ta annabi sai ya tabbata da shi wannan as-sunna takririyya kenan sunnan da aka yi a gaban annabi ya tabbatar wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkari wannan take cewa wai zumunci da aka ce a dinga yi akan maza ne kadai banda matan aure kullum mijinta wai ce mata yake wai ina aka ce mata su yi zumunci shine ta ce dan Allah mallam tana so ta san gaskiya hakkin waɗanda ya kamata su yi zumunci a musulunci
zumunci ya shafi kowa da kowa ne da miji da mata da mai aure da mara aure da yarinya da babba da karama dukkan su gaba daya ana yin zumunci shi yasa nace maza ku daina yanke hukunci da bayani ranku ya bace wa matan ku ba tare da ilimi ba, wannan ba daidai bane. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisul qudsi, Allah yana faɗa cewa zumunci na wane wa shaqaqtu lahu min ismi, na yanko zumunci daga sunana. Man wasalani wasaltuhu, duk wanda ya sadar da ni, duk man wannan min alfazil umum, kowa da kowa, da namiji da mace, da kowa da kowa. Wa man ya dada maimaita man din, wa man qata'ani qata'tuhu, duk wanda ya yanke ni ni ma kuma zan yanke shi, wanda ya yanke ni zan yanke shi. Dan haka shi zumunci kowa da kowa ana bisa bashi ya zumunci. Mijin ke je ya zumunci, ke ma ya bar ke zumunci. Lalle ne maza ku rinka kai ainihin matayenku su je su yi zumunci. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mijinta baya kulawa da hakokinta na jinya, ko sanni baya ce mata idan ba ta da lafiya, kuma yana da zagi da guri. Dalilin haka ya sa matar har take zubar da ciki idan ta ɗauka har ya kai sau uku. To shi ne dai yanzu abin ya ɗan tsorata ta, ta ce bari ta yi tambaya malam wai akwai laifi, kuma ya za ta yi Allah ya yafe mata idan akwai laifi.
To zagi da mijinki yake miki da hantara da tozartawa da wulakantawa da dukkan yin abubuwan da ba su dace ba laifinsa daban wannan. Lalle mijinki bai kyauta ba, lalle mijinki ya shiga haƙƙinki, kuma lalle Allah zai bi miki haƙƙi, kuma sai Allah ya yi masa hisabi akan abin da yake zubar da ciki. Kuma shi kuma wannan zunubi ne mai girman gaske, kisan kai ne, da haka kin yi kuskure, kin yi aikata laifi. Na sani haushi ne, na sani fushi ne, na sani kina ganin wato bai kamata ki ci gaba da haihuwa da mutum mai irin wannan hali ba. Da ki je ki zubar da ciki, na sha gaya wa mata da ku zubar da ciki, kun ɗauki ciki ku zubar, to wanda ku yi ƙoƙarin ku hana kar cikin ya shiga shi ne fi sauƙin laifi. Ka gane me nake nufi? Yawwa, da a ce an ɗauki ciki an je an ɓarar da shi an sheƙar da shi, to wanda a hana a ɗauke shi, a je a yi filanin a hana a ɗauke shi tunda akwai wani uzuri ko dalili da mutum ya dogara da shi, ko ba haka ba ne? Amma ɗa ya samu a je a kashe shi a zubar da shi, wannan bai halatta. Don haka kin yi laifi, me za ki gyara? Ki je ki sai istighfari, ki je ki tuba, ki je ki koma ga Allah tabaraka wa ta'ala. Insha Allah kin yi ta tuba, kin yi taubatan nasuha, Allah zai iya yafe miki. Amma kar ki gaya mijin cewa kin zubar mai da ciki sau uku, sannan kuma ki ci gaba da mai nasiha, ki ci gaba da faɗakar da shi da ja masa kunne ta hanyar da ta dace akan ya daina zaginki, ya daina hantarki, ya daina tozartaki. Wallahu a'lam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa kwaɗayin lada da neman yadda Allah ya sa take zuwa sallah asham da tahajjud, amma daga baya sai ta fahimci mai gidanta baya so take zuwa sallar, shine ta ce don Allah a bata shawara saboda gaba.
Kina da zaɓi, ko ki zauna a gida ki sallah, ko ki je masallaci. Shi zuwa masallaci sallah ya fi yin sallah a gida, saboda falalar jam'i ne ai, saboda falalar me? Falalar jam'i. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tamna'u ima Allah masajid Allah, kada ku hana mata bayan Allah zuwa masallaci, kar ku hana mata bayan Allah zuwa masallaci. Ana duk matar da take so za ta je masallaci, to kada a hana ta. Da haka mijinki bai da haƙƙin ya hana ki zuwa masallaci. To amma iya abin da zai iya nuna muke nuna baya so, kamar Bilal ne dan gidan Abdullahi dan Umar, shi ma baya so matar su je masallaci. Shi ma da aka ce kar a bar su, kar a hana su, yace wallahi la namnahunna, wallahi sai mun hana su. To amma laifi yayi, inda babansa ya masa fada Abdullahi dan Umar, cewa ya zaka ce za ku hana, kuma alhali annabi ya ce kar ku hana su. su amma idan mijinki yana da wani uzuri mai karfi da yasa baya so ki je masallaci wata kila kina bar masa yara suna masa kuka wata kila shi din kuma yana zaune yana da larurarki da bukatarki to ita wannan sallan nafila ne zama a kula da miji kuma dole ne dan haka ki hakuri ki masa abin da yake so zaki samu lada kuma ki sallata ki a gida kina da hadisi ma da annabi yace mace ce sallah a gidanta ci yafi amma idan an hada da zuwa jami'i kuma ki je jami'in ci yafi saboda ka karki bari aurenki ya mutu saboda kina zuwa masallaci mijinki baya so ko kuma ya rinka jin haushinki ki tambaye shi me yake yake da bukata dan zaki iya masa abin da zaki mai kafin ki tafi masallaci wannan yana da kyau idan kuma kina shiga hakinsa ne zuwa masallaci wataƙila akwai wasu larurorin da bai faɗa ba to ki je ki biya mai bukata ki hakuri zuwa masallacin shefa alheri wallahu alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wace addu'a amarya za ta yi yayin da za ta shiga gidan mijinta kuma da wace kafa za ta fara shiga
a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq manzo Allah ya gaya mana duk wanda zai shiga gida man nazala manzilan duk wanda zai shiga guri gida to ya rinka karanta wannan addu'a ina neman Allah ya tsare ni da kalmominsa cikakku daga sharrin abin da ya halatta dan haka wannan addu'a da amarya za ta yi kenan kuma za ta shiga daga kafar dama tunda ba gidan kazanta za ta shiga bai kafar hagu ana jefa ta ne in za a shiga gurin kazanta a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaq sannan idan an shiga kuma aure to ana so ayi raka'a biyu sallah raka'a biyu ayi addu'a ku yi jam'i ke da mijinki yayi miki addu'a ya dora hannunsa a kanki allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi wannan shine abin da shari'a ta ce wallahu alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa mutum ne bai zai yi kasuwanci amma ba shi da jari shine yace wani abokin shi ya bashi kamar miliyan 4 ko ta zai dinga bashi ko 20,000 ne kuma disan da yake son kudin shi za a dawo masa da kudin shi shine yake tambaya hakan halal ne halal yake ci
wannan ba tsari ne na musulunci ba ba kuma shine shari'a ta yadda da shi ayi mudaraba a ainihin wato juya kudi ba yanda ake shine idan mutum yana da kudi to sai ya bada mai juya kudi ya juya masa idan an zo karshen wata ko karshen shekara ko rabin shekara to sai a zo a buga lissafi nawa aka samu riba to sai a cire percentage sai a ce misalin wanda ya juya kudi za a bashi 1/3 mai kudi zai dauki 2/3 ko kuma a ce mai kudi zai dau rabi mai ainihin juyawa ma zai dau rabi yanda dai duk kuka ittifaki a kai amma irin mutum ya bada miliyan 1 a ce duk wata za a bashi 10,000 wannan bai halatta ba ba shine tsarin musulunci ba tsarin musulunci shine tsarin mudaraba an gane ko wanda in an juya kudi da yana juyawa da yana bada kudi an zo kuma za a raba riba yanda akai ittifaki dan haka irin wannan kasuwanci da mata suke ko maza suke yi bai halatta ba kuma shine tsari na daidai ba ya kamata a gyara kar mutum ya zo yana cin haram da kudin sa na halal amma kuma yana cin haram a kiyaye wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa su bi ne a wajen mijinsu ita ce amarya abokiyar zamanta ba ta rike sirri duk inda ta zauna sai ta bayyana sirrin gidan shi tare da zagin shi shi kuma da yaji duk abin da take sai yanke shawarar rabuwa da ita bayan ta tafi sai aka bashi hakuri kuma aka dawo da ita shi kuma sai yanke shawarar horata mai ta hanyar daina kwana a dakin ta sai ya dawo dakin amarya kenan ita wacce ta rubuto wannan tambaya shi ne take tambaya menene wannan hukuncin kwanakin da yayi a dakin ta shin za ta biya kwanakin ne ko kuma abin da yayi daidai
to namiji yana da dama ya ladabtar da matarsa ta hanyoyi da yawa, daga cikin hanyoyin akwai kauracewa a shimfiɗa, ba wai kauracewa a gida ba. Dan manzo Allah ya ce wala tajiru illa fil baiti, idan zaka kaurace mace kar ka kaurace mata sai a cikin gida. Wannan kwanaki da ya dauko na abokiyar zamanki ya zo kwana a dakinki da niyyar ladabtar da ita, ba kwanaki ne na haram ba, kuma ba sai kin biya mata kwanakinta ba, tunda yayi ne don ladabtar da ita. Kuma ba lallai miji in ya zo ya kwana a gidan wata Aisha yayi wata alaka da ita ba, sai zuwa je kwana a dakinsa ne kawai, dakinsa ne a gidanki ya je ya kwana, wannan zai iya zuwa yi wannan. So ba sai kin biya ba, tunda yayi ne da sun ladabtarwa. Amma idan ya zama da zalunci ne, miji yana ainihin wato zuwa yana sato kwanan abokiyar zamanki, yana kawo miki, kuma kika yadda, to wannan kin ci haram, kuma shi ma ya aikata haram, kuma kun zalunci abokiyar zamanku, sai an nemi tayafi. In ba tayafi ba kuma sai an biya ta kwanakinta. Wallahu alam. Nam.
Allah ya saka da alkari. Wannan yake cewa yana tare da matar shekara 5 kusan da auren su, yayin kafin auren ya faɗa mata baya buƙatar ta yi amfani da mayafi. To ta sai mai rantsuwa akan ta daina, to amma sai gane ba gaskiya bane. Ya sha faɗa mata za su iya rabuwa fa. Yace suna da yarinya a tsakani. Yace matsalar shine Allah ya jarrabce shi wai da santa. Ya rasa yadda zai ya daina. Wata rana sai ya ce mata idan ta saki saka mayafin nan ya sake ta, kuma ya yi hakan ne don ta nisanci abin da idan tsoratarwa, amma a ran shi ba yana nufin hakan ba. Bayan ya yi tafiya, sai wani abu ya haɗa shi da ita, sai ta mai ta ce wai ta saka mayafi fa. Daga baya kuma wace suka daidaita, shi ne ke tambaya ya matsayin sakin.
To Allah sauke. Muna nan dai muna maimaita kullum. Maza su daina cewa idan mace ta yi kaza a bakacin aurenta ko ya suke ta, alhali kuma ba suna nufin sakin ba ne. Ku daina yin wannan. In dai matan wannan zamani ne suna da taurin kan da koda an hana su sai sun aikata wannan abu. Yanzu kaga wannan ta mai da abin kamar izgilanci, wai ta ji ta yi abin, wai bayan abin da sai ta ce wai ta saka fi mayafi, ma'ana ta saku kenan. To mun sha faɗan bayanai irin wannan cewa duk kalmar da mutum ya faɗa irin wannan ta hanyar barazana, ai da mai ya faɗa ne ba da niyyar ya yi sakin ba, ba saki ba ne ba, tunda kin ga ya ci gaba da zama da ki, ba saki ba ne ba, kuma ki daina sa mayafin tunda ba ya so ki sa, Allah ma ba ya so ki sa mayafi, sai dai wanda zai lullufe jikinki gabaki ɗaya, lulluɓa ta shari'a. Kuma ki sani umarnin da mijinki ya yi miki umarni ne na Allah, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zani wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah ne ya umarni wannan aya ce ta hijabi, sa hijabi a lullube jiki yaje har ƙasa, haka Allah ya ce yudnina 'alayhinna. Dan haka dan miji ya ce matarsa ta sa hijabi ba ya nuna ba ta da kyau bare ta rufe muninta, kuma ba ya takura mata ne ko ya matsanta mata ba, a umarni ne na Allah ya daɗa tunatar da ke kibi. Taurin kai akan wannan taurin kai ne akan dokar Allah, kimbin umarnin su kimbin umarnin Allah ne. Kuma ina shaida miki duk da yana son ki wata rana fa zai iya samu wacce tafi ki ya kuma canja ki. Kawai da wannan mijin ana kusa da shi sai a ba shi shawara ki je samu wata yarinya kyakkyawa ƴar Islamiyya, mutumin yar kirki mai saka hijabi ya huta.
Yanzu mu ba shi wannan.
Yawwa, kana da su?
Akwai su.
To alhamdulillah. To ni dai yanzu ban ce dai ya ƙara aure ba. Yawwa, amma dai ta gyara. Idan ta ƙi ta gyara, ya ci gaba da riƙe ta kare su ke ta yazo ya ƙara aure a bashi. Ustazi ya yar boko mai addini kuma mai saka hijabi. Kaga sai ya samu biyan buƙatar sa kenan. Allah ya mana afuwa. Ita kuma ita mata addu'a Allah shirye da ita yar gede. Na'am.
Allah ya saka ta kai. Wannan take cewa dan Allah mallan ya ja hankalin maza game da ƙarya da suke wa mata dan kawai su aure su. ta ce abin bai dace ba, ta ce aurenta wata uku da suka wuce kafin su yi aure, mijin ya ce mata ai har mota ya saya mata, idan sun yi aure zai ba ta. Da aka yi aure har wata uku ya yi, sai ta tambaye shi ta ce ina motar da ya ce ya saya mata. Kawai sai Hausa da fada ba irin zagin da bai mata ba. A ƙarshe ma dai ya mata suke saki ɗaya.
A hakan daga tambayar mota?
Wata uku da auren mallam.
Kawa shala ke da. Daga wata uku kawai har ya sallame ta?
Yes, ta ji ta.
Allah ya sauƙi. To, wannan abin da yake nunawa cewa akwai maza masu yaudara, akwai maza masu ƙarya. Akwai maza masu yaudara, akwai maza masu ƙarya. Sai ku matan sai ku gane. Kenan ba duk abin da namiji ya ce zai miki bane kafin ya aure ki, bayan ya aure ki zai miki, zai iya miki din. Ki gane, kawai dai ya ga kina son mota ne ko kina kwaɗayin duniya ya yaudare ki da wannan. Shikenan yanzu ki bashi haƙuri, ki ce na haƙura da motar ma gaba ɗaya, ya dawo da ke ki ci gaba da zaman auren ki. Ki addu'a Allah ya baki kuɗi ki sai mota. Maza ku kuma da kuke wannan ɗabi'u yaudaran mata, kuna gaya musu abin da ba haka bane, kuna musu ƙarya, wannan Allah ya ji su. Allah ya mana afuwa, Allah gane da mu na mu.
Muna yake cewa yana zama a garuruwa guda biyu koyaushe a kan hanya yake. Idan ya je nan shi ne ke tambaya ya zai yi a kan ƙasar.
Kamar ya?
Yana zama a garuruwa biyu. Kuma kodayaushe yana kan hanya ya je. Jikaka dawo da yake kamar maybe a ce Kano zuwa Abuja. Shi ne ke tambaya ya zai yi da sallar ƙasar. Duka zai dinga yi ne a garuruwan ko kuma yaya?
To, a zaune yake diman da'ima a garin?
Matafi. Yau ya je can ya dawo.
Shikenan. In matafi ne ya halatta ya ƙasar. Daman ƙasar ta matafi ne. Ko gari uku, ko gari hudu, ko gari nawa ne. In dai sunansa matafi, to dokar ƙasar ta hau shi. Shikenan ya ƙasarunsa. Amma a lokacin da yake zaman gida bai halatta ya ƙasar ba. Wallahu alam.
Allah ya saka da arkir. Wannan take cewa ta yi aure da mijinta shekara 11, amma haƙuri kawai take yi, ta ce saboda ba ta samun gamsuwa. Tun tana haƙuri har ta gaji ta faɗa masa, sai ya ba ta haƙuri, wani zubin kuma sai ya ringa ganin kamar matsa masa take yi. To, har ta fara jin dai tana son ta rabu da shi. Saboda wannan lalura ta ce amma bai rage ta da komai ba, kawai dai abinda yake faruwa alaƙar aure ba ta haɗa su da shi, ta ce tana shiga wani hali. To, ta fara tunanin ta haƙura da shi har mahaifiyarsa dai ta rasu, sai take ganin matsalar tarbiyyar yaranta idan ta fita, shi ma abin yana damunsa. Hayya yana amfani da maganin maza ma dai yana sha, to amma duk da haka babu canji. To dai ta kasa faɗa wa kowa a gidansu saboda tana jin kunya, ta ce ita yarinya ce har yanzu ina take so mallam ya ba ta shawara.
To, a takaice dai wannan baiwar Allah tana auren mijin da bai da lafiya ne, bai da lafiya, rashin lafiyar wato ba namiji ne cikakke ba, ya samu rauni, Allah ya warkar da shi, ya warkar da mu, ya ba mu lafiya gaba ɗaya. Na ɗaya kenan. To, sai mu dawo dangane da zama da miji mara lafiya, kuma rashin lafiyan irin wannan da yake da alaƙa da harka ta auratayya. Idan kin ga za ki iya jurewa, ki ci gaba da jinyarsa, ana tsammanin zai warke daga nan zuwa lokaci. To, ki haƙuri ki jure ɗin, ki jinyarsa ya samu waraka zuwa lokaci. Kula da tarbiyyar ‘ya’yanki da taimaka masa, wannan yana da kyau. Idan kuma kin auna kin ga ba za ki iya ba, kina cutuwa, ba za ki iya jurewa ba, kamar yadda kika ce kina da ƙarancin shekaru, to shi kenan kawai ki gaya masa ya sauƙaƙa miki, ya sauƙaƙe miki, ya baki takardaki, sai kuma ki je ki sabon aure. Bayan kin gama idda, ki ci gaba da yi masa addu'a, shi kuma Allah ya bashi lafiya. Idan an yi haka ba a saba wa Allah ba. Abin da nake nufi anan shari'a bata ce dole dole mace mijinta bai da lafiya bai zai iya biya mata bukatar ta tashin fuda ta auratayya ba kuma ta ci gaba da zama da shi ba a hakkinki ne a in kin ga zaki sariyar da shi ki sariyar in kin ga ba zaki iya ba da a baki fatawa ki dai ki zauna kina bin abokanansa ko kina bin almajirai ko kina fita kina biyan bukatun ki kamar yadda wasu matan marasa imani suke yi idan mazajen su ba lafiya sai su rinka zuwa suna bin abokane ko suna bin almajirai ko suna bin makota karki aikata ka ki kashi auren shefu alheri dan haka ba wani maganar jin kunya ki je ki samu iyayenki ki ce gashi kin yi fatawa kuma ga abin da aka gaya miki kuma ke ba za ki iya ba gaskiya kina neman ai masa magana kina masa addu'a da fata alheri ya baki takardar ki sauke miki ya halatta ki kashi auren saboda wannan larura tunda ba za ki iya jurewa ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa rai sai abin da zai iya tunda ba za ki iya ba ki kashi auren wallahi alam
Allah ya saka da alkari wannan take cewa ta kasance mai biyayya a wajen mijinta tana da yara tare da shi tace kuma ai dole a samu sabani a zaman aure to amma idan sun samu sabani suna iya kokarin ta bashi hakuri wata ran ma hidimar gida ne yake sa ba ta iya masa wasu abubuwan da yake so to amma shi in abu daya bai kai ba ya ta fada kenan tace duk da ba a gari daya suke zaune ba idan aka samu sabani da shi sai dai ne mata magana sai kai wata daya baya kula da sai dai ta bashi hakuri har sai ya hakura ta masa magana akan ba ta jin dadin abin da yake ya ce shi ai ba zai iya maimaita magana ba kowa ya abin da ya ga dama tace ba ku fahimtar juna tsakanin su wata ran sai ta ji kamar ta tafi gida wajen yan uwanta tace gashi ita kadai ce a garin da ya bartan ma kuma baya zama duk da haka tace a ce mijinka baya kula ta to shine tace dan Allah a ja hankalinsa ko Allah zai sa ya gyara
to na farko dai muna miki addu'a Allah ya yi miki wannan mummunan hali da kike ciki na kuntatawa da mai gidanki yake miki a na biyu muna kira ga iyaye da kuma al'umma da suke sauraron mu ku farin ga gane hakikanin yanayin da mata suke ciki na larurorin su da matsalolin zamantakewar su a yau da irin azabar da wasu maza suke yi wa mata ka dauki mace ka kai ta garin da bata san kowa ba tana zaman ka kai kana wani gari saboda ta maka laifi ka dauke wata guda ka yi kula ta tayi ta baka hakuri tayi ta baka hakuri ka ki hakura kuma kai da'awar kai ba za ma ka canja ba wannan babu zaluncin da ya wuce wannan matukar abinda yar uwan nan ta faɗa haka yake to iyaye da yan uwa sai ku rinka gane hakikanin yadda mata suke ciki suke rayuwa a yau wannan shi yasa makiya suke zagin mu suna cewa muna tauye hakkin matan mu muna cutar da su kuna jawo musulunci zagi wanda ba musulunci ne karantar da mu mai wannan dabi'a ba shi dan adam ai mai hakuri ne mai yafiya ne ai shi dan adam kullun ana so mutum ya zama mai yafiya fa'fu anhu wasfah wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru duka wannan ayoyi ne akan maganar afwa da yafiya dan Allah ya kwadaitar da mutum ya zama to wato mai afwa Allah ma afuwu ne tuhibbul afwa fa'fu anna kai mana afwa ya kamata mijinki ya zama mai afwa mai yafiya kar ya zama al'ada ka ce ka karo ce mace wata biyu wata guda baka kula ta tana ta mata azaba kuma ka jefar da ita a garin da bata da zangi bata da iyaye bata da inda ma za ta je ta kai kuka wannan ba daidai bane to a nan gurin shawarar ita ce ki sanar da iyayenki kuma ki sanar da magabatanki ga abin da yake miki su shiga su ja masa kunne ya daina zai daina ya daina amma zai daina ba kuma ya sauke miki me ya zafi ki kar ya je abin da shi ma zai shiga wuta sannan kuma ke din ma ki daina masa abinda yake miki fushin ki daina sai ki daure ki daina abin da yake miki fushin wallahi wala
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai mijinta idan sun samu sabani da shi sai ya ce wai Allah Allah ya hada ta da daidai da ita kuma wai ta raina shi ta ce kuma wallahi ita ba ta raina shi ba kai abin da yake abin da take abin da yake mata ba ta jin dadi shine wai sai dinga cewa matar shi ta fi ta daga ta yi kuskure ita kuma idan an fada haka sai ta ji ya fita aranta sai ta ji ya fita aranta sannan ta ce akan fidda kai ya cire fiddakan wai bai fita da ita ba sai ya ce ya manta ne ta ce to a bawa wasu mana sai ya ce wai ai akwai wanda ya saba bawa akwai wanda ya saba bawa shi zai bawa to shi ne take cewa ya matsayin azumin su ta ji an ce sai ta bayar ake amsa azumin mutum
to na farko dai ɗabi'ar da mai gidan naki yake yi ba ɗabi'a ce mai kyau ba ɗabi'a ce mummuna fatanmu Allah ya sa ya gyara kamar da yadda ake taimu su wa'azi kullum ana ta faɗakarwa ko ku ci gaba da kyautatawa ku ci gaba da gyarawa yanzu kaga kamar anan ka lissafo abubuwa guda nawa yake yi wanda dukansu abubuwa ne marasa kyau na farko dai yanzu kaga ba daidai bane ka rinka aibata mace da abokiyarta ba daidai bane ba a yin haka maza ku gane kuskure ne mutum ya rinka zuwa yana aibata matarsa yana nuna waccan tafi wannan ai dukansu bayin Allah ne dukansu Allah ne halicce su kuma ba mamaki sai da ka fara auren wannan din kana cikin waɗanda kuka canja ta ka ci moriyarta an gama buga ganga an huda ta an gama shan mangwaro an jefar da ƙwallonsa wannan ba daidai ba ne daman dole wani zai fi wani mana haka ne wani zai iya fin wani dole an gane to amma ba sai ka ci mata fuska ka gaya mata ba amma za ka iya cewa wance ki gyara da Allah wance ki gyara kuma abinda maza ba sa ganewa daga cikin abinda mace ta tsana a duniya abinda mace ta tsana a duniya ta zo ka yabi kishiyarta a gabanta ba sa so kuma ba za ka taɓa samun zaman lafiya da matarka ban kana wannan kuma duk na san duk mutumin kirki yana so ya samu zaman lafiya a gidansa to gaskiya malam akwai waɗanda suna ƙara aure ba su je makarantar ƙarin auren ba suna ƙara aure ba su san yaya ake sarrafa mata ba yawa ba a zuwa ba kasuwa ce ta kwastoma da za ka je wani shago kana gaya wani ka ce kaza ba a'a ba a yin haka kawai idan tana laifi ka ce mata ki gyara kaza ko mutum ya zo ya zauna gaban matarsa yana cin abinci ya tofar da abinci ya ci ba zan ci ba wance ma ta fi ki iya abinci ko abincin wance ya fi naki daɗi wannan duk wulaƙanci ne bai kamata maza ku rinƙa yi wa matan ku haka ba ko kuma wance ta fi ki iya kwalliya ke ba ki gyara jikinki wallahi ni da a wajen wance nake da yanzu na samu kaza duka wannan ba ɗabi'u ne masu kyau ba kuskure ne namiji ya rinƙa aikata irin wannan kuma sunansa cin fuska kuma da wulaƙanci kuma gaskiya ba shi ne hanyar da matan ku za su iya gyarawa ba dan in ta zo za ta yi ma haushi zai dame ta kenan an nuna ma abin da take a banza ne Allah ya shirya Allah ya gyara dangane da sadaqatul fitri da karfin da kai da ya dauka bai cire ba ba ku da ita a wajen Allah ke yanzu a wajen Allah baki ba shi ma a wajen Allah bai yi ba tunda ya cire ya aje bai bayar ba kuma an ce ma ya bayar ya ce akwai wanda zai bayar kuma bai bayar ba dan haka a littafin ku ba ku yi wannan sadaqatul fitri ba kuma lokacin ta ya riga ya wuce kuma ko kun bayar ma kawai inna ma hiya sadaqatun minas sadaqat ba ta da bambanci kawai da sauran sadakoki da haka ne bana kan sadaqatul fitr da ta wuce ki kokari ba duk kawai in kin gare miki wannan shiriri tar a boye ki cire naki kawai ki rabu da shi kenan a boye ki ba sai kin gaya mai ba ma wallahi alam nam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa wai menene hukuncin wanda suke zagin sahabban annabi
haramun ne zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma abokanan manzon Allah ne su sahabbai sune Allah ya saukar da alqur'ani ya wanke su radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yadda da su sun yadda da Allah ibnu taymiya Allah ya masa rahama yake cewa duk wanda Allah ya yadda da shi har abada ba zai fushi da shi ba kuma yana cikin gidan aljanna dan haka mai zagin sahabi kamar yana zagin ɗan aljanna ne mai zagin sahabi kamar yana zagin ɗan aljanna ne sannan kuma yana zagin abokanan annabi kuma yanzu ko babanka ne aka ce kana zagin abokanan babanka ai baka kyauta ba wannan yan shi'a kenan rafida waɗanda suna cikin yan bid'a da malaman sunna kullum suna bayani a guje su a nisance su kar ai alaka da mai zagin sabon manzon Allah a guji kusantar mai zagin sabon manzon Allah idan da yadda za a yi masa wa'azi a fadakar da shi ya dawo ya zama musulmin kwarai to yayi mai zagin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai karyata qur'ani dan qur'ani ba zagin su yayi ba sai shi kuma ya yawaye gari yana zagin su kuma ko aure kar a bashi duk wanda aka fahimce yana zagin sabon manzon Allah kar wanda ya dauki yassa musulma ta kwarai ya mika ta ga wanda yake zagin sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam ka zo ka tare jikoki masu zagin Abubakar da Umar wannan ba karamar asara bane Allah shiryar da su Allah ya ganar da su Allah kuma ya ganar da mu gaba daya na'am
Allah ya saka da alheri wanda yake cewa yana tare da wacce zai aura suna soyayya kusan shekara ɗaya kenan wata rana wai ya karbi ya ce duba sai ga chat ɗinta da wani yana ce mata ta tura musu hoton mamanta amma dai bata tura ba kika ci gaba da chatting din so daga baya bai sai ke tambayar ta idan namiji ya ce miki kuna hira banza da shi me ya kamata sai ke tambaye ki irin da yayi ya mata in namiji ya ce ki tura hoton tsareci me ya kamata ki sai ta ce ya kamata sai ke tambayar ta ya kamata ki ci gaba da kula shi sai ta ce a bai kamata ta sake ma kula shi ba so washe gari da ya kara duba wai sai ga ta goge wannan chatting din ma dai sai deleting so amma shi ran shi ya dace har sai ya fada mata maganganu masu nauyi amma dai yayi nadama akan abin da ya fada mata shine ke tambayar mallam wai ya kamata ya aure ta
laifi ne daga cikin laifuffuka da mata suke yi da rashin wayewa da kuma kauyanci wani lokacin kuma karancin addini Allah ya jarabe ka yarinya da kake nema da sunan aure ta fada cikin wannan tarko kamata fada kai mata nasiha in ta yadda ta gyara ka aure ta in ba ta yadda ba ta ci gaba da yi ka sallame ta kar ka aure ta dan ko ta shiga gidanka za ta rinka yi duk macen da take tura tsiraicin ta ga wani saurayi ba mace ce mai albarka ba kuma wannan ba matar aure bane kuma akwai hadari ba karamin hadari ba mu'amala da ita da zama da ita amma in tana cikin jahilci ne ko da sunan soyayya ne bata sani ba a fadakar da ita wayar da ita kuma sha fada muna bayani haramun ne mace ta rinka tura tsiraicin ta ga wani da mai neman ta haram ne na'am
wannan din bata tura ba
yawa to kuma to ai ci gaba da mu'amala da shi wancan din ai fasiki ne bai kamata ci gaba da mu'amala da fasiki ba din namijin da zai zo yana neman ki yana cewa ki tura masa wani abu da tsareicin ki fasiki ne bai kamata ki ci gaba da mu'amala da fasiki ba idan soyayya ta sai fada aka ki ga mai ki ce a wannan ya saba addini ka daina idan an ga ya daina yayi kyau ya gyaru kenan in bai daina ba ci gaba a rubu da shi amma dai wannan kar ka iya auranta saboda wannan laifi da ta yi da kuskure kai mata fada ta gyara abu na biyu akwai hadari kuma akan auranta din auren hadarin shine kenan wannan ya nuna kai yanzu ka bata kulliyarka ka bata rayuwarka ka bata lokacinka zaka aure ta to amma kuma tana fa alaka da wani kenan tana raba kafa ne tana raba wuta to gaskiya kai kokari ka kori wancan mutumin ka tabbatar ba ta alaka da shi kafin ka shigar da ita gidanka dan ko in ka kuskure baka raba alakar ta da shi ba to zai maka illa kuma ita ma za ta maka illa yau Allah ya kawo mu lokacin da bai da dadi mace yau idan mijinta ya bata mata rai ko sai ta nemi tsohon saurayinta ta je biya mata bukata akwai mutane da yawa waɗanda aka shiga musu da ƴaƴan da ba ma nasu ba a cikin gidajen su Allah shirye da mu Allah gane da mu ka dai ta ka tsantsan ka dadin sa ido akan ta ka cika da bibiyar ta in Allah ya sa ta gyara ka aure ta mata gyara baka wance kalar da ita ka je ka nemi wata kawai Allah ya gane da mu na'am
ya ce an shara na kusan shekara daya suna soyayya ka ga
to me yake jira ai matsalar su kenan mun sha ga muku mu daina dogon nema da yara yan mata shekara guda ka je ka maza kai auren ka duk wanda ya ga mace kawai zai aure ta ai maza ai a gama shi kenan kawai sai dai akwai uzuri na karatu ko na makamancin wannan na'am
Allah ya saka da alheri wannan take cewa I have been divorced with 6 kids My ex-husband doesn't take care of all the 6 kids, not even $1. I am doing everything to care for my kids, alhamdulillah. However, he's telling people lies and telling the kids lies. So it's making it difficult to take care for them. To care for them, I can't focus on anything. I work hard to care for them, but life is gradually getting harder. I prayed, fast, gave out sadaqa, but the kids are getting worse in listening and obeying every day. Tace from USA.
Taif. Ita wannan baiwar Allah tana cewa ne mijinta ya sike ta ya bata da yaya shida. Kuma baya kula da yayan. An bar mata ita take za ta ke aikin gwamnati ta ciyar da su ta shayar da su ta dauki wahalarsu. Sannan bayan haka ya na mata bita da gulli da zagi da faɗin maganganu a kanta bayan kuma ya sake ta ya sallame ta kuma baya ɗaukar nauyinta. Baya kuma ɗaukar nauyin yara. Sai ita kuma rayuwar ta fara mata wahala tana shan wahala ƙwarai wajen neman kuɗin da za ta kula da yayanta. Alhali ga ubansu nan baya kulawa da su. Sannan kuma rayuwar ta yi mata kunci tana cikin damuwa tana ta bada sadaka dai da roƙon Allah da addu'a ba dan komai ba saboda yaran to amma dai abubuwan suna lalacewa tarbiyyar yaran suna ta tana kokarin wargacewa ta ce daga America ta yi wannan tambayar so amsar ita ce tunda ya riga ya sake ki ya rabu da ke zagi da zai miki batanci da zai miki wannan shi ta shafa ai ya riga ya rabu da ke yana tarawa kansa laifi ne da zunubi sannan kuma ai ya kamata ya dauki nauyin yayansa duk wanda ya tara yaya da mace shi zai dauki nauyin yayansa ba ke ne ya kamata ke dauki nauyin yayan ba sau da ka shawara a nan don za ki iya ci gaba da kulawa da yayanki zai ke ta aiki ki ci gaba da kulawa da yayanki kula da tarbiyyarsu wannan yana da kyau idan ba za ki yi ba ki maida masa yayansa ki concentrating a kan rayuwarki ke ki ci gaba da sadaka ki ci gaba da sallah ki ci gaba da aiki alkhairi wannan sadaka ki da aiki alkhairi ki daban sannan kuma abin da shi mijinki yake shi kuma daban sannan akwai abin mamaki mutum da yake America ya ga yi wannan tambaya America kam idan mutum ya saki mace ai gidan babar mata zai America Ingila duk wanda ya saki mace yanda dai muke ji suna faɗa ai salarin ma gida biyu ake rabawa ka daura bi ta daura bi duk responsibilities nawa na yaran ci sannan kuma abu na biyu a America da Ingila ya sani na duk wani yaro karami akwai kuɗin da gwamnati take bashi na taking care kansa koda da ubansa ma auren bai mutu ba so na yi mamaki a ce daga America take ta yi wannan tambayar kuma na tabbatar turawa nan ba za su taɓa bari a yi mata wannan wulaƙancin ba sai dai in ita ta yi shiru ta bari ta yi ƙauyanci ba ta je ta nema hakkinta ba so za ki iya zuwa ki je ki nema hakkinki What I just want to advise you is as follows. The moment your husband divorces you, so your responsibility, you yourself, is not on his neck or on his head. It is only the responsibility of his kids. So your husband, your ex-husband, has to take care of his what? Of his six kids. It is not your responsibility to take care of them. But as a mother, you can help them. You can guide them. You can sit with them. You can give them what they are going to take to eat, clothes and so on and so forth, as a support. As a what? As a support. But the high responsibility of taking care of the children or the kids is on their father. It's on their father. So, let me advise you as follow. If you see that you can be able to continue to take care about them, clothing, eating, school fees, and so on and so forth, continue to do. Inshallah, Allah will reward you. If you see you can be able and you can afford to do that, to continue is better. Don't worry about their habit that is coming worse, most, and so on and so forth. Don't worry about it. Continue to pray for them. Continue to guide them. Find a good Islamiyah to put them to be participating. Inshallah, Allah will help you. But if you see you cannot take care about them, and the life is coming worse and harder to you, take them to their father. Give them to their father. Take care of yourself. Islamically, you have not offended Allah subhanahu wa ta'ala or any Sharia law when you take them to their father. Take them to their father. If you see you cannot do that, or you cannot able to do that. And I wonder, and I'm surprised, somebody that is living in USA, America, United States of America, or living in UK, can ask this kind of question, because the policy and the way of life there is different. It's not like Nigeria or Ghana or Niger. I know that any kids has a monthly allowance from the government in America and UK. But I don't know, maybe the policies are changing day and night. But what I know before, every kid has his own allowance from the government. If that is the case, why are you complaining that life is coming harder to you? You are not be able to take responsibility of them. And I know that they are not paying school fees, except it is in private school and so on and so forth. So I don't know which situation are you, or which kind of life you are living there. And I know that among the policies, even the salary of the ex-husband, it's been divided into two. The wife is taking half and the ex-husband will take half. That is their policy. But I wonder, this kind of question is coming from USA or UK. But we need another clarification, please, and a further questions that you are going to ask, inshallah. But that is the advice that we are going to give you. Try to continue to be taking care of your kids. Forget about the husband if you see you can do that. If you are not, maybe you are not capable of doing that, take them to their father. Report him to the government. Take him to the court. Tell them that he's not taking care of his kids. Inshallah, we'll get a solution. A very quick solution there. Thank you very much. May Allah make it easy for you and guide you. Now.
Allah ya saka da alƙairi. Wannan yake cewa wai ya kasance yana amfani da wasu ayoyin alƙur'ani wajen yin addu'a. Misali, ya kawo su ga sunan dai Rabbi shahli sadri, Rabbi kuri wal walidayya. Shine yake tambaya wai a musulunci menene hukuncin wannan jirkitawar da yake yi?
Ba wani jirkitawa ce, ai addu'a ne. Yanda ka karanta su haka suke. Ba wani jirkitawa a yadda na gani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Daidai ne. Kuma idan ma addu'a ta zo alqur'ani da wani lafazi ka canja, ka sa wani lafazi kamar ina cikin sallah ne, wannan ba laifi bane. Dan ka je ka ci gaba da wannan addu'a da yadda ka rubuto su, ba laifi, ka je ka ci gaba da yi. Allahu ta'ala alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mijinta ta kama yana soyayya da matar abokin shi. Tace tai kuka tai kuka saboda bata san shi da wannan halin ba. Ya nuna mata yayi kuskure zai tuba, ya ba ta hakuri. Bayan wani lokaci ta ƙara kama shi, sun koma nan ma ya ce ita wai matar abokin nashi ta kira shi ta ƙara hakura. Tace tana fama da infection mai tsanani, ta je asibiti aka ce mata ai dole ta hanyar saduwa ake ɗauka. Ta faɗa masa ya ce ƙarya ne, wai shi ba shi da wani infection. Ta hakura da ta miƙa wa Allah abin, ta ce ba a daɗe ba, wai sai aka tura mata bidiyon shi tsirara shi da wata karuwa. tace ba ma musulma bace suna aikata tana har bidiyo kala uku sannan kuma aka tura mata wani bidiyon da yake da haka shine take cewa dan Allah a ba ta shawara da mafita
to Allah sauke Allah sauke na gani irin wannan zama da muke ko dan warware matsalolin irin waɗannan matan an taimaka musu kwarai da gaske ku yi hakuri ba su da inda za su faɗi abun ba inda za su kai kuka an ba irin nan din ba wani abun akwai kazanta da yawa a ciki na farko dai kafin na kai ga ba ta amsa kenan kowa ya kamata ya kula da matarsa ya kiyaye dan zai iya yace alaka da abokinsa kenan sai ka kula akwai abokane maciya amana akwai abokane marasa gaskiya akwai abokane waɗanda suke ba mutanen kwarai ba sai an kula na ɗaya kenan na biyu abin da ya kamata ki a nan gurin shine tunda kin hana shi in hana shi ya ki hanuwa ki bi duk inda zaki bi ki nemi lambar abokin wanda matarsa mijinki suke alaka da shi din duk inda zaki bi ki nemi lambar ki tura masa a koyi amma har ki yadda ki gane ki bari ya gane ki dan kada ya zo miki hukunci ki ja masa kunne yake ce ka kula da matarka fa tana neman wani kuma kai bincike akai tunda bai ji tsoron Allah ba idan asirin sa ya tono zai gyara abu na uku kar ki yadda da wannan zaman kaskanci da tozarta wannan mutumin idan dai na Allah ne an yi daya an yi biyu an yi uku kuma har a turo da hotunansa kuma an tabbatar shi ne kamar yadda yake faɗa ya je ya yi tsirara saboda rashin tsoron Allahnsa ya yi tsirara ya yi zina kuma ya yi bidiyo a ɗauka kuma har wani ya san da shi ai ya cuce ki ya cuce ƴaƴanki ko ƴarki ta zama budurwa za a aurar da ita sai an zage ta saboda wannan in ɗanki ya girma ya ga wannan baƙin ciki sai ya kashe shi za ka ki maza ki kashe aure ki rabu da wannan mutumin banza kurin shine zance ki maza ki kashe auren ki rabu da shi zama da wannan ba alheri a ciki kuma ba albarka na baki wannan fatawa ne saboda kinyi ya gyara ya gyara me amfanin zama da wannan fasikin ba amfani ki rabu da shi kurin kuma ki rike bidiyon a matsayin evidence hujja koda zai miki sharri nan gaba Allah shiryar da shi Allah ganar da shi ki taimai addu'a a matsayin uban ƴaƴanki ne Allah saka da abin da ya shafi ƴaƴansa na'am
Allah saka da alkhairi wannan take cewa dan Allah ayi jan hankali maza masu tafiya kallon bal su kai 12 dare sannan za su dawo kuma ta ce wani lokacin ma budurwa haka wata budurwar sai ta musu abinci suna zuwa gidansu ci
kawai dai wannan tana bayani ne akan ɗabi'ar maza na rashin zama a gida su tafi hira ko kallon bal ko wani abu sannan kuma da irin ɗabi'ar wasu maza da suke da shi na cin amana su je su karɓo abincin yarinya da suke nema ko ta halal ko ta haram su kawo shi gidansu wani akwai cin fuska da wulakanci a ciki duka wannan abin da mijinki yake ba daidai ba ne kuskure ne kuma gaskiya muna ta yin wa'azi kullum sun sani kawai ganganci ne da taurin kai yasa suke yi amma ba daidai ba ne ko da nan mun yi bayani ya za ka bar matarka ta aure ta yi wanka tana zaune tana zaman jiranka kame da ita kamar baiwa kai ka tafi waje ka je kai ta harkokinka ita kuma tana zaune ko bacci ba ta isa ta yi ba me amfanin kulle yadda ta yi maka da ado kuma ka yi ne a rana can da daddare kuma ba za ka bata lokaci ba a daidai ba ne da yawa daga cikin mazaje wallahi malam suna zalunci mutum wai da daddare ba zai koma gidansa ba ni mamaki nake wallahi mutum ba zai koma gidansa ba mutum ita yawo kamar aljani kowa in dare ya gida yake tafiya ka koma gida iyalinka suna da haƙƙi akan ka dan uwa musulmi ƴaƴanka suna da haƙƙi akan ka matarka tana da haƙƙi da ganka mallan rayuwar nan da kake gani abubuwan nan da ake aikatawa wato munin su ya isa Allah shiryar da su Allah ganar da su ki ci gaba da haƙuri ki ci gaba da mai nasiha Allah ya sa ya gyara na'am
Allah ya saka da kai wannan take cewa tana aiki a gidan Larabawa wai ta ce ba sa baka abu sai dai ka dauka shine take tambaya halal ne ko haram, amma in baka ci ba wai sai dai abin ya lalace har sai dai ya rabe.
Shikenan tunda al'adar su ne ba za su baka ba sai ka dauka, kuma in ka dauka musu ce kai laifi ba sai ka dauka. Sai ba yakin tambaya ba. Ba za su baka ba sai ka dauka. To al'adar gidan ne sai ka dauka ka ci. Kuma in baka ci ma zai zauna ya lalace ya rabe, wai ka ci ba tunda ba a hana ka ba. Na'am.
Wannan take cewa mutum ne yake da mata biyu, wai idan ya sai wani abu sai ya siya wa matar ko kawai ko kuma ta biyu, amma wani lokacin kuma baya ji siya, sai dai ya sai wata farkon, wani lokacin sai ya sai wata biyu, wani lokacin kuma ya sai wata biyun, wani lokacin ya sai wa ta farkon. Shine ake tambaya hakan ya halatta?
Ya halatta ba kuskure ba, daidai ne. Zai yi wa lokaci ɗaya ba zai iya sayawa mata biyu ba. Sai sayawa ɗaya su ci su more a ɗakinta. Wata rana kuma idan ya fito yana da dama ya sayawa waccar. Ba laifi yayi ba, ba kuma kuskure ba ne. In dai kowace yana sauke matakinta. Na'am.
Allah ya saka da alkai. Wannan take cewa watan tabi da aure abin ya fara ne tun sati biyu da auren, wai a bangaren auratayya takan ji tsoro kuma tana jin zafi idan mijin yana alaka da ita. So abin yana tsorata ta kuma tana jin zafi, sai ta nuna ba ta so. To shi kuma sai ya dau abin da zafi, tana gani yana ganin kamar ba ta son ta bashi haƙƙinsa na aure. So sai ta bashi haƙuri dai shi, amma gaskiya bai haƙura ba, sai dai ya fita dai a harkarta ya daidai mata magana, baya cin abincinta ma. So har ta kai ƙara wajen mahaifiyarsa, shi ne dai ta ba ta haƙuri, shi kuma ya magana ya ta faɗa ya ce me yasa ka ta ƙara ta mahaifiyarsa a wannan matsalar. Ya ce dai ya yafi, amma ya ce aure zai ƙara. Sai ya fara cin abincinta, amma in suka je kwanciya zai sa kulu a tsakaninsa da ita. Abin yana damunta, ya ƙi ba ta lokaci su fahimci juna su shirya kansu. To ya ce wai ba zai ƙara yin alaƙa da ita ba, sai ya ƙara aure. Sai ya ɗau waya ya kira budurwarsa ya fita. To shi ne ta ce don Allah malam ya ba su shawara.
To na farko dai akwai kurakurai da ma'aurata suke musamman sabon aure, saurayi da budurwa. Duk abinda mutum bai yi ilimi a cikinsa ba zai zo da zara'ib, zai zo da bakin abubuwa. Akwai kuskure na shi yaron da kuskuren ita yarinyar. Ba wani abu ne ba ko dan mutum ya auri mace ya fara alaka da ita tana jin zafi, wannan ba wani abu ne ba ko ba. Kuma wannan yana nuna tsarkinta da kuma cewa dai bata taɓa sanin wani namiji ba sai shi. Ya kamata a rinƙa bincikawa me dalilin samuwar zafin. Dole ne za a samu zafi na wani ɗan lokaci, amma yana iya ɗaukewa. Ku rinƙa tambayan manyan mata, ku mata sai ku tambayi manyan mata, sai su ba ku shawara, su ce muku ga abin da ake. Ana amfani da mayuka da abubuwan da ake shafawa, kuma ana iya zuwa gurin likita zai ba da medication, zai ba da magani, sannan da dabaru da hikimomi da ake yi. Wannan kenan ya kamata ki sani cewa ba wani bakon abu ne zai iya faruwa, amma bai zai dawwama ba. Kuma dole sai an yi haƙuri, an ji zafin, sannan zai warware daga baya. Abu na biyu, shi wanda ya sabon aure ya kamata shi ma ya sani cewa mutumin da ka aure shi bai san wannan abun ba, dole ka masa a hankali. To wasu mazan ko samarin suna faɗawa hannaye na banza, sai mutum ya je ya shawo maganin ƙarfin maza, ka je ka auri yarinya ƙarama, ka je ka sha mata magani, kaga ai za ka halakar da ita, ka fidda kanka daga hayyacinka, sannan kuma ka zo kana mu'amala da ita wanda yake ya fi ƙarfin jikinta, kuma ya fi ƙarfin ɗakarta, ya fi ƙarfin capability ɗinta. To ana samun wannan kuskuren, kuma wai maza yau gani suke birgewa ne mutum ya ta'azabtar da mace a shimfiɗa, wannan ba daidai ba ne. Shi yasa kuke samun su ji ba sa son abin, suna gudun ku, suna ƙyamar ku. To wani kuma ba magani yake sha ba, yana amfani da ƙarfinsa ne sai ya ga kamar karfinsa daidai yake da ta yarinyar tunda kawai in ya aure yana ga ai ya samu halal ne ke ta azabtar da yar mutane wannan ba daidai bane wanda kuma malamai ya kamata su rinka bayani gaskiya ba idan mutum ya aure mace shikenan ai halal din sa ne zai ta mata azaba ba inda musulunci ya yadda kai ta azabtar da mutum da haka idan an samu matsala a bincika daga ina matsalar take sai a ba hankali har a samu warware wasu wallahi malam shekara suke musu mike ba shekara guda wasu wata shida wasu sai sun yi ta jinya wasu sai sun ci ruwan zafi wasu sai sun ta ganin likita dole sai an yi hakuri to matsalar ba sa tambayan magabatan su su gaya musu me ake yi dan haka ke kina da yan kuzan kuran kike shi ma kuma mijinki yana da yan kurakurai wanda bai kamata yayi haka ba is too early yayi gaggawa da wuri yace zai je aure in yaje auren ma ita ma wanda zai auro din sai ta masa irin wannan abu kaga sai ya ƙara filluka kenan ya sa filo a can nan ma sai ya sa filo a nan gaskiya yin ƙarin aure a nan ba shi bane warware ya kamata ku samu dama idan a Kano suke ka kira su su zo sai a ba su shawarwari a nuna musu me ya kamata su yi dan kada auren ya zo ya mutu gaskiya anna kuma tana da kuskure ita yarinyar tana da kuskure ke kika guje shi kika kaurace masa kuma amma ya ce miki ya yafi to dan haka ke zaki kokari ki dawo hayyacinki yanda kike a da noman ki nuna masa kuskurenki kuma ki ba shi hakuri ke kika fara yin laifin da kin yi tambaya da kin yi hakuri da kin nemi shawara da haka ba ta faru ba da kike maza-maza kafin ya miki kishi yannan ku sulhunta ku gyara in kika bari sai da miki kishi ya dawo ya gama da ke saboda ka duk da cewa kin yi ya kokarin ki kuma yaki to ki kawo mana shi sai a ba shi hakuri ya masa nasiha kuma zai gyara insha Allah in ma ba a Kano kuke ba ku kira mu conference call sai a hada mu sai a ba shi shawara saboda irin waɗannan shi akwai cutarwa yarinya aure wata biyu ai mata wannan amma ai kaga bai ba kuma kurakurai ne da kuma iyaye suke yi yanzu mutum zai zo ya aurar da yarinya budurwa ka sa uwarta ta yi mata bayani ko kanwar uwarta ko yar uwarta a kira ta a ce to in kin je zaki ji kaza to ga yanda zaki ba ai sai dai a ce musu gadan miliyan kaza kujerun miliyan kaza kayan kitchen na kaza amma abu ne larura da zai inganta rayuwarsu da zamantakewar auren zai mutum zai zo ya aure ne amarya ta kaurace masa ya guje ta ai ta guje shi ya yadda ba wanda zai yadda to haka shi ma saurayin da ya zo ya auren bai tuntubi abokanansa sa'annin sa ya ake yi ba me ake amfani da shi ma bai yi ba ba ilimi shi yasa mun sha faɗa muna faɗa cewa lalle ya kamata a rinka bude kwasa-kwasai na yiwa yara matasa kwas kafin su yi aure saboda kar a ci samun matsaloli Allah ya gyara Allah kuma ya daidaita ku ba su dama sai su kira sai mu gaya za a taimaka musu insha Allah na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ya ƙara aure yanzu shekarar sa 16 tace amma abin da yake ba daidai bane tace ba gari ɗaya suke ba amma kullum wai sai yayi waya sau hudu a rana da waccan matar ta sake nan da daddare sannan har suka fara waya har 11 suke kaiwa kuma ya ce wai hakan ba laifi bane kuma ita idan ya je gurin ta baya kiran ita wannan dafshi ne take tambaya
to wannan ma ba daidai bane kuskure ne ya shiga kinki kuma ya zalunce ki daga cikin kurakuran da maza suke sai mutum wai ba zai tashi hira da wata matar sa ta can gidan sai ya zo gurin wannan ba inda kai wayan ka a mota mana da iyalinka sai wayan ka a waje ba hana ka akai ka buga waya wa wata matar ka kana cikin gidanka ba amma ka mai da abin ya zama al'ada kuma sai kai waya sau hudu a dare daya kuma kana dauke mata lokacinta wannan ba daidai bane kuskure ne Allah ya bashi ikon gyarawa ke kuma ki cigaba da hakuri a cigaba da kuma nuna masa cewa hakan din da yake yi ba daidai bane kin fi shi gaskiya a nan gurin ya kuma shiga hakinki amma ki bi hanya ta diplomasiya yadda zaki iya kwato hakinki na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita ma shekarar ta uku da yin aure to ta samu ciki ma tunda ta samu cikin sai mijin ya daina mu'amala aure da ita har cikin ya tsufa ta je asibiti ma dai aka ce ai yana da kyau su dinga alaka aure da ta faɗa masa bai canza komai ba har ta zo ta haihu dai ta je gidansa ta yi 40 da ta dawo kwana 11 ba mu'amala aure har sati biyu tai masa magana sai ya ce wai maganin sanyi ya sha kai dan mai ta dauki waya shi sai ta ga yana yayi appointment da wata yana cewa ya kama daki ta zo ta same shi sai tai masa magana da ya ta kama kama dai daga baya ba ta hakuri ya ce ya daina to da azumi ma sai ya tafi ya kai wajen sha da in ta tambaye shi na yake zuwa sai ya ce sallah yake zuwa ta ƙara dukkan
ya jure ni hankali
ta ƙara dukkan wannan ta gano a ce wai dan bare yake zuwa
dan bare wata unguwa ne
kin
so na'am
so nan dai ta kira ɗan gidan su aka tambaye shi ko akwai wani matsala yace babu dai aka sasanta tace wani lokacin ma ita take yin cefa ne tace kudin hayarsu ya kare kwanaki tace ita ta sai da zubanta na gwal ta biya kudin tace ga ƙarya baya taba faɗan gaskiyar magana ta ƙara kama shi dai to yanzu dai tace ya sake ta tafi gidansu yanzu dai ta tafi gidansu amma ya ki ya sake ta shine tace dan Allah mallam ya bada shawara ya kamata
shawara ta aka shawaran kawai ni shine shawara ta in dai wannan abin da ta faɗa haka ne kawai suka shawara in ba haka ba kuma iyayenta su kira shi yayi alƙawarin ƙarshe dan duk wannan abin da yake haramu ne zalunci ne kuma mu ba za mu goyi bayan ki zaki koma ci gaba da aikata wannan sabon ba yana cutar da ke yana shiga kinki wato shi auren mazinaci yana da wahalar sha'ani ne Abdullahi bai da dadi wallahi ni bana iyawa ba dadi ka ce wa mace wai ta je ta zauna a karkashin mazinaci malam akwai hadari wallahi akwai shiga haki da cutarwa yaje ɗebo mata cuta ya halakar da ita me dole a ciki ba dole tunda ba salihi bane ta rabu da shi kuran ta rabu da shi kuma iyaye wallahi ku daina zaluntar yayanku duk mutumin da kuka fasiki ne mazinaci ya aure yarku kar ai wani dogon turanci ba ta takaddar ta kawai ko ya bayar da lalama ko kai shi kotu shikenan kawai Allah shiryar da su wai kullun idan mun zo karatun nan wai sai an yi tambaya akan maza suna neman mata ni wannan abu yana bani mamaki wallahi kullun zalunci kullun Allah soyayya
Allah ya saka da alkari wannan take cewa dan Allah mallan ya ja hankalin maza da mata akan aure tace suna son zaman aure amma kishiyoyi sun hana su tace mutum yayi aure yana son ya zauna da miji amma an hana ka zaman lafiya ayi ta sihiri tace tana son auren amma ba samun mijin nagari ba kishiyoyin su hana ka zama ai ta shiga malamai da bukaye tace sai ta ce ta zabi zawarci saboda tace ta ga bala'i wai kishiya tace wai kanuriya
alayyan wannan ba wani abu ne ba ko ba da al'umman da suke rayuwa akan tsafatsafi da sirce-sirce za su sha wahala cikin auratayyansu kuma abin da ta faɗa ba ƙarya ce ba yanzu kishiya mai ƙarfi tana koran mara ƙarfi ne sai masu addini masu aƙida akwai mata masu tsafi akwai mata masu bin bokaye gaskiya ne abin da ta faɗa ana yi to mazajen wasu kuma mashiririta sai mutum ya auri mace bai da control a kanta bai san ina take zuwa ba ai ta bin bokaye a gidanka kuma kana zaune da su tsafi kan wannan ko shakka babu tsafi ana yin sa bila adadin kawai mu abinda muke gaya wa mata duk wacce take an kai ta ta biyu ko ita ce ta ɗayan kawai ki zauna da gindinki da addu'a da tauhidi ki ci gaba da roƙon Allah ki rike dare kawai shine maganin kishiya mai bin boka ke kuma tunda ki riga kin fito kin zabi zawarcin Allah ya baki wani mijin ba shi ba ya canja miki amma gidan da zaki shiga ki tafi da sa'aki ki tafi da shirinki ta wani malami ya ce ki tafi da kitabun tauhid wato kare wa duk korar shirka da waye kenan ki shirya da addu'o'inki da roƙon Allah ki tafi Allah ya baki nasara ni ba wani bane abin da zan faɗa akan wannan gaskiya ne ana yi wallahi sai dai Allah ya kare kawai Allah ya tsare mu na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa iyayenta wai ba sa son ta aure ne mata tace musamman mahaifiyarta ta fi kin abin
ita kuma
eh tace ita kuma duk samarin da suke zuwa wajen ta masu mata ne sau biyu kenan yanzu tana hakura saboda mahaifiyarta ta nuna ba ta so tace yanzu haka akwai wanda suke son juna kuma da aure yake son ta tace matan sa biyu amma maman ta ji amincewa kuma wajen shekara biyu kenan suna tare da shi bai rabu da ita ba kuma ba wanda ya sake zuwa bayan shi tace wai dalilin ta ita mahaifiyar shine bata san halin matan sa ba kar ko suna bin malamai kuma tace wai yayi shekaru da yawa wai yayi tsufa tace shekara sa 50 da daya ita kuma shekara ta 27 shine tace dan Allah me ya kamata ta ba ma abin banci da yawa
shekarun nasu to nan na farko dai ita mahaifiyarki da ta dage karki aure mai matan tana da dan uzurin ta duk da uzurin ta ba karbabbe bane ina so a gane cewa ba wai da ka ta yi ba ba abin za ta yi ba ita ba ta son yarda ta shiga problem ne yawa ta yi to amma kuma ya za a yi duk wanda ya zo neman ki a san halin matarsa ba lallai ba ne amma dai ku yi bincike abin da ya bayyana muku na daidai ku yi aiki da shi idan an bincika matarsa ba ta bin bokaye ki ba da yarki a auren da ita idan tana bin bokaye kake bari ta aure ta ba shikenan ba amma a ce duk wanda ya zo a kora duk wanda ya zo a kora na ɗaya kenan na biyu duk yarinyar da ta ce wai ita za ta yi aure ba za ta aure mai mata ba ta taro wa kanta matsala wallahi kin ɗebo cinikin kayan gwari in ɗebo tumatir zai riɓe miki wallahi ya zama ruwa ba daidai ba ne na farko dai ba addini ba ne yauwa ra'ayi ne tsagwaro kawai saboda haka idan kin ga uwarki za ta yi miki bari ta hana ki aure da wuri ki nemi wani babanki ko babbanki a je a daidaita a bata hakuri kawai ki auren ki kurin wannan ra'ayin na mahaifiyarki cewa ba za ki aure wani ba sai maran mata ba daidai ba ne duk da tana da uzurinta amma ba daidai ba ne kuma ta yi lissafi akan kuskure kuma a je a sanar da ita tun daga wanda Allah ya kawo miki sai ki je ki aura ki wuce wurin wanda Allah ya bata mai mata alhamdulillah wanda ba mai mata ya zo neman ta ba ko Allah ya sa albarka kawai in dai an yi bincike akan halin sa aka tabbatar na kware ne a aura masa sauran abubuwa kuma Allah ya kiyaye amma dai a bincike da haka lallai ki dage ki nemi taimako support a waje ta gefe a rarrashi mahaifiyarki je ki auren ki wannan bambancin dan shekara 50 ke kina 27 yau bambancin ku ai kaɗan ne ai ya je ki aure kayan ki a irin wannan ake so ai kawai ki je ki aure shi shekarun bai yi yawa ba ba tsoho ne can ba na'am 27 a kaɗan ɗaga mata ƙafa mana malam budurwa ce a 27 a yanzu ba akwai 'yan mata masu 40-45 ba ma ka sani ai amma dai tana da sauranta sosai kuma ba laifi bane dan ta aure mai shekara 50 da wani abu. Allah ya ba su da lafiya. Allah ya sa mijinta ne ko kuma mata addu'a Allah ka mata maran matan amma fa in yayi aure ki ma shi ma zai kara miki kishiya. Gajeren tunani ne da ku. In kin aure ma maran mata gobe zai kara aure. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa shekara ta 22 kuma ita ce ta farko a gidansu. Amma ba ta san me yake faruwa ba duk saurayin da ta haɗu da shi ko kuma aka haɗa ta da shi da sun karɓi namba ta shi kenan ba sa ƙara neman ta ta ce tun abin baya ba ta tsoro yanzu abin ya dame ta to yanzu ta gama makaranta an fara mata magana aure a gida da dai mahaifin bai damu sosai ba ya ce idan Allah ya yarda komai lokaci ne amma mahaifiyar ce take nuna damuwar ta a fili shine ta ce ta rasa yadda za ta yi gashi yanzu ita kanta yarinya ta ce damuwa ta mata yawa shine ta ce malam dan Allah ya za ta yi
sai ba damuwa dan wannan iya faruwa da yawa akan yan mata da yawa gaskiya har yanzu yawanci larura da take damun yan mata shine gudun samari bai ba sa zama da yawan su ba sa zama gaskiya saurayi uku hudu biyar zai zo zai ga na gaskiyan ba lalle ne mutum ɗaya bane a cikin su saboda ba ke kaɗai bane ba gaskiya ki dan yi hakuri ki ci gaba da addu'a ki kama Allah ki kama azumi da sadaka da roƙon Allah za ki aure insha Allah. Shekara 22 ai da sauki, yanzu ba ki zo ta shekara 27 ba ma. Eh za ki aure insha Allah. A je a yi ta addu'a a ci gaba da roƙon Allah. Allah kuma ya baki miji salihi na ƙware. Na'am.
Allah ya saka da alkari. Wannan take cewa dan Allah mallan ya ja hankali akan masu saida gold, zinare kenan. Tace kwanaki ta yi oda ta siya online kenan. Abin kunna manya ne, tace to amma ta biya kuɗin da aka kawo tana buɗewa ce ta ga abin kunnan na yara ne. Wanda suke ciniki tace ya kai 3.5 gram har da receipt. Amma da aka gwada sai aka ga bai kai wannan nauyin 3.5 gram din ba. To kuma abu na biyu tace wani lokacin akwai lokacin da wai ta riga ta sai abu ta gama biya har ta tafi. Wai sai aka kira ta a waya aka ce wai wannan kuɗin da aka gaya mata ba daidai ba ne. Ma'ana sai ta cika kenan. So abubuwa guda biyu kenan.
To na farko dai wannan wa'azi ne ga masu yin cinikin online ɗin ko? Duk wanda zai je sai wani abu mai tsada online sai bi a hankali. Na farko ka tabbatar da kamfanin. Idan ya cuce ka zaka iya kai shi ƙara, suna da wani ofis, kafin ki tura kuɗinki zaki sayayya ki tabbatar, dan bai kamata mutum ya zama ba gidaje ba a zamanin ci gaba da wayewa. Kafin ki saya ko kafin ka saya ka tabbatar da online ɗin da zaka saya. Kenan yanzu ya nuna mana cinikin online ɗin ma an fara san zuciya da garari kenan. To sai ki daina yi. La yuldagul mu'min marratayn min juhrin wahid. Annabi ya ce mumini baya jefa hannunsa a yatsarsa a sare shi maciji ko kunama ya dada miyarwa. Ki daina yi. Wannan kuskure ne, kuma insha Allah mun samu dama da munasaba za mu faɗakar ta inda ya kamata ya kuma dace. Haram ne, zalunci ne ka sayarwa mutum abu online saboda baya nan ka bashi ƙasa da abin da ya baka kuɗi. Wannan haram ne, su ma sun sani. Kuma hukuma ya kamata ta ɗauki nauyi. Duk wanda aka gane kamfanin ki reporting kamfanin ko abin da za ki saka sunan kamfanin da yanda kika sai kayan ki ce wannan kamfanin na sayi kaya a matsayin kaza amma kaza suka turo mini. Wannan kadai in ya kashe musu kasuwa za su neme ki su baki hakuri su biya ki kuɗin ki. Haka ake ai fallasa su za a yi, zai taimaka kwarai da gaske. Sannan wata mutum ya sai kaya a kira shi a ce an yi kuskure ba daidai ba ne ya cika kuɗi. Wannan kana da daman fasaka kuma da malamin fiqh suka faɗa ka lalata kasuwancin ka ce a baraka saya ba. Da haka da kika ga bai miki ba sai kin tambaya ba sai ki ce a baki kuɗin ki zai wani guri. Ina fata ana fahimta. Sannan wannan kuma ana iya samun kuskure ko a sa wani ya jira a shago wanda bai san kuɗi ba. Ina fata ana fahimta. Ya je ba da low price sannan daga baya kuma a zo a samu wannan. To amma idan kin ga akwai cuta ki fasa cinikin. Idan kuma kin ga babu cuta kuskure suke sai ki afuwa ki ba su kuɗin su. Wallahu a'lam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa wai yana bin sallar juma'a ne to wai yana nesa baya jin sautin karatun da ake yi. Shi ne ke tambaya wai shiru zai yi ko zai yi karatu a boye.
Tunda baya ji zai iya yin karatu a boye, a bayyanan ma dama zai karanta Fatiha ko da yana ji. Zaka ya halatta yin karatunsa a boye tunda baya ji. Wallahu a'lam.
Kuma to ya kamata mutum a sallar juma'a ya tafi can nesa inda ba zai ma dinga
zuwa. To ai to amma ta kila ko akwai sahu ai malam. Ai mu za mu dauka akwai sahu. Idan babu sahu ko dama ba ta halatta ba ai sallar. Masu bin juma'a daga bene
ko inuwa.
Masu bin inuwa su tsallake duk irin wannan sallar ba ta halatta ba. Dole sai sahu ya cika. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa wai kowace juma'a yana so ya je masallaci da wuri amma idan ya je wai bacci ne yake damunsa to kawai sai daina zuwa da wuri. Shi ne yake tambaya ya zai. Sannan ya ce tambayarsa ta biyu shi saurayi ne kuma ya ga wacce yake so amma ba zai iya fadawa babansa ba saboda yana jin kunya. Shi ne yake neman shawaran malam.
To na farko dai tunda kana da bacci kullum ranar juma'a bayan asuba sai ka kwanta kai bacci sosai, ka samu bacci mai kyau sosai sai ka tafi masallacin Juma'a. Dabara ta biyu da za ka yi nan ka tafi da abin da zai hana ka bacci, kamar ka samu namijin goro mai daci sosai kai ta bugawa, ba zai bar kai bacci ba. Namijin goro fa ba nonkal goro ba. Yawwa, ko ka tafi da 'yar gyadarka barariya kana yi kana ci kana zaune kana karatun Qur'ani, duk wanda zai taimaka. Ko kuma ka kama yin sallah, ka ta yin sallah tunda daman sunna ne, duk wanda ya je masallacin Juma'a kafin liman ya hau munbari ita sallah, ita sallah, ita sallah, ita sallah. Ka jarraba ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa, insha Allah za su taimake ka. Ka ga yarinya kana so za ka yi aure kana jin kunya, to ai ba sai ka yi wa babanka magana ba, sai ka sa mahaifiyarka ta masa magana, sai ka sa yayanka yi masa magana, sai ka sa babbanka yi masa magana, sai ka sa kawunka yi masa magana, sai ka sa makoci yi masa magana. Ga abu mai sauki, ba sai ka yi tambaya ba, hanyoyi 100 da za ka bi a yi masa magana. In ko baka ɗauka ba ka je kunyar ta aura maka. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa baya yawan rashin lafiya kamar sauran mutane, yakan yi shekara 3 ko 4 bai kwanta rashin lafiya ba. To ya ji bai jama'a na cewa wanda baya rashin lafiya yana daga cikin mutanen da Allah yake fushi da su a nan duniya, shi ne yake tambaya.
Wannan magana ba haka ba ne cewa wanda baya rashin lafiya wai Allah yana fushi da shi, ba haka ba ne. To me amfanin addu'o'in da ake ta yi? Annabi yana cewa Allahumma inni as'aluka al'afwa wa lafiyar mu'abata da'ima. Ai so ake ka samu lafiya, so ake ka samu lafiya. Annabi kullum yana addu'a Allah ya bashi lafiya. To ai ko manzon Allah ma baya yawan lanyin lafiya, rashin lafiya. Rashin lafiyan da manzon Allah ya kayyadaddu ne sananu ne. Dan haka ba haka bane wannan magana kuskure ne. Kar wani ya sake faɗin wannan wai duk wanda baya rashin lafiya wai Allah yana fushi da shi. Haka bane. Kawai dai abinda ake cewa duk wanda kuma ya zazzabi ya ciwo ya rashin lafiya, shi kuma Allah yana kankare mai zunubin sa, shi ma akwai falala. Zama da lafiya akwai falala, zama da rashin lafiyan shi ma kuma akwai falalar sa. Amma dai a zauna da lafiyar shi yafi. Yawa, dan ku kullum mutum yana addu'a Allah ya bashi lafiya, wa zai roki rashin lafiya kuwa? A'a. Na'am malam.
Allah saka da rike. Wannan take yake cewa mutumin da yake bin liman sallah yayi raka'a 2 da aka yi, sai aka yi sallama ya samu raka'a 2, to shine shi ma da zai cika sallar sai wani ya bi shi, shine ake tambaya ya halatta?
Ya halatta bin masbuki sallah.
Shine masbuki kenan wannan?
Eh, masbuki ne ai, tunda an wuce masa. Babu laifi, zance mafi inganci ana iya bin masbuki sallah. Wanda yazo yana cika sallah kai ma ka zo ka jona masa. Dama abinda ake so dai ku yi jam'i, ya halatta. Na'am.
Wannan take cewa mijinta baya ajalci tsakanin su, su biyu ne, amma sai nuna ya fi son ɗayar da ita. Baya tace komai baya ajiyewa ɗakin ta, ko wanka zai yi, ko wanka yi sai dai ya tafi gidan shi. Tace kuma ba ta da ikon magana, sai abin da take so za a yi. Ma'ana dai ta ce wai shine mata, ita ce mijin.
Waccar ke?
Eh, dan Allah wai menene hukuncin? Yanzu haka wai ta sa ya sake ta. Kuma ta ce yana son ta malam, ta ce dan Allah malam tana bar addu'a da kuma nasiha.
To na farko dai alamu yana nuna kin aure miji mai rauni, yana son ki amma baya iya daukan doka a gidansa, kuma ana samu wannan. Yasa kullum muke ga ƴan mata, idan wani yazo zai aure ki yana da mata, to ki bincika yana da karfin da zai iya rike ku, ba karfi na kudin aljifu ba, yana da zuciya, yana da power. Idan an yi zalunci zai iya magancewa, sai kin gane wannan. Ba wai kawai ki je ki aure haka ba. Sannan kuma wannan yana cikin dalilan da yasa kake ganin wasu iyayen ba sa son ba da S ga mai matan ai. Shi ma nan uzuri ne. Yakan sa wasu ba sa son ba da S ga mai mata, saboda ba kowaye bane da yake da mata 2, ko mata ɗaya zai ƙara ta 2 zai iya controlling gidansa. Yanzu kaga ta tabbata yana son ta, amma abokiyar zama ta ce ya sake ki. To idan yana son ki da gaske dai ba zai sake ki ba. Sai dai in sakare ne shi. Yana son ki kuma matarsa ta sa ya sake ki. Sannan karki yadda da wannan abun, lalle ne ki ta nuna masa ba daidai ba ne, kina da haƙƙi da ban ɗakin ki da komai a zo a yi wanka a gidanki, a canza kaya a gidanki. Amma a mai da ke rayuwar bora da mowa, a mai da ke ba ki isa ba, ke ba za a yi wanka a gidanki ba, za a canza kaya a gidanki ba, kawai yadda da daddare zo miki, wannan ba daidai ba ne, kuskure ne, kuma laifi ne, kuma rashin adalci ne. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar da mu dan namijin da yayi aure bai adalci ba zai tashi washi kuhu mailun bangaren jikinsa guda ɗaya zai tashi skeleton yana jan ƙasa yawa dan haka ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin iyalinku da yayanku na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take yake cewa sun kasance suna soyayya da wata har ta kai za ta yi wa babansu magana akan ya turo iyayensa to shi kuma yace bai tsaye da kafafuwansa ba
kamar ya me bai tsaye da
kafafuwa shirya ba dai dai da karfin wannan din
na'am
so sai mata bayanin haka sai ta ce wai ai mahaifinta zai iya daukan nauyin komai shine yake neman shawaran malam
shi yake neman shawara ko ita
a shine yake neman shawaran malam abinda zai duba wai na gori da sauransu
to na farko dai ina bada shawara duk wanda bai shirya ba kare ya shiga neman aure kawai baka shirya ba ka je kai ta fama in ka shirya ka shiga neman aure baka shirya ba kar ka shiga ba sai an wulakanta ka ba abu na biyu ai bai ma halatta baka je ka take bancewa da yar mutane kana hira da ita kana kallanta kana hira mai dadi da ita alhali ba aurenta zaka yi baka shirya ba ai bai halatta ba tunda duk wanda ya bar yarsa yanzu budurwa so yake a samu mai neman ta ya aure ta kawai ku ta doguwar hira a banza ba ranan daurin aure wannan ba daidai bane kuskure ne da aka iyaye ku gane duk wanda izo yana neman yar kai ka shirya zaka yi a'a ban shirya je ka bari sai ka shirya ka zo ku daina barin ƴaƴan ku ana mai da su kamar tasha kowa yana shiga ba daidai bane kuskure ne abu na biyu tunda tana son ka tace ubanta zai dauki nauyin komai a shari'a halal ne a musulunci halal ne ka je uban yarinya ya dauki yarsa ya baka ita ya maka hidima duka ba haram kace ba halal ne magana wulakanci kuma ni ban sani ba wataƙila su wulakanta ka wataƙila ba su wulakanta ka ba dan wannan abu ne na gaibu ni zan iya bada fatawa ne akan gaibu zai iya yiwa su wulakanta ka zai iya yiwa ba za su wulakanta ka ba da ka je ka bi Allahnka da kanka kai ka dawo kanka me ya kai ka shiga neman aure baka shirya ba to kuma malam me laifi a cikin mutum da yake talaka ne bai da shi a masa wulakanta shi to a ci talaka ne ko ba ka bane talaucin sai ya jawo masa da kwaɗayin sai ya jawo masa sai ka je ka rungumi ƙaddara kurin tunda ba ka da shi talaka ne ka je suka wulakanta ka sai ka karɓi wulakancin ka kawai tunda mata dai tana hannunka ko sun wulakanta ka ba mata tana hannunka ba bukata ya biya ka je kawai ka shiga ka ɗebi wulakancin ka Allah ya kiyaye mu na'am
eh saka da alkhairi wannan take cewa mai gidanta yana sana'ar taba sigari da kuma shisha tayi da shi ya dina amma ya ki sai abin da ya ci gaba shine take neman shawarar malam gaskiya ta fara tunanin rabuwa da shi amma ya ki dinawa
sana'ar taba sigari sana'ar shisha haram ce sana'ar taba sigari sai da taba sigari sana'ar shisha haram ce saboda suna taimaka wajen lalata tunanin dan adam da kuma illata rayuwar dan adam ko kamfanin taba da suke taba suna rubutawa cewa tana da illa a rayuwar dan adam da haka babu dalilin da musulmi zai zo ya kama wannan sana'a da haka ki sani mijin da kika aura yana sana'a ne ta haram ko ya tuba ya dawo ya kama sana'a ko yalo ya sayar ko kayan miya ya sayar duka sana'o'i ne masu daraja masu albarka ya ci da ku halal shi yafi alheri da kike ta zama yana ɗebo miki haram yana ciyar da ke dan haka in zai gyara ku ci gaba da zama ku ci gaba in bai gyara ba ki neme sauƙi miki ba ki laifi ba wallahu ta'ala a'lam
to masu sauraro duka anan muka zo ƙarshen wannan shiri kada ku manta za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku akan WhatsApp +234 98 45 9565 sannan masu turowa ta Facebook da TikTok da Instagram kuma za ku iya ci gaba da turowa sannan za ku iya kallon wannan shiri kai tsaye idan an gama ko yanzu haka da ake yin shi a channel din Dr. Abdullah Usman Gadankaya da ke YouTube da sauran shafukan Dr. Abdullah Usman Gadankaya da ke Facebook da TikTok da Instagram muna godiya ga wanda suka dauki wannan shiri kai tsaye. Akwai Salis Muhammad Nasir Taraba, akwai Musa Abubakar Kumo, akwai Mujahid Kamal El Hassan. Sannan muna godiya ga editan mu mai tace wannan tambayoyi, Malam Abdullahi Rabi'u Mustafa. Sannan muna godiya ga Malama Hafsati Haya Abdullahi wadda ita take hada tambayoyi na group din fatawoyi wanda suke ciki suke turo tambayoyi. Wala akwai wacce ta turo ta ce mahaifiyarta Allah ya mata rasuwa, a sata addu'a da kuma sauran masu neman addu'o'i marasa aure da sauransu.
To Allah ya biya mana bukatunmu, Allah ya yafe mana kurakuranmu, Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya sa aljanna ce makomarmu, Allah kuma ya ji kan magabatanmu. Kuma duk wanda ya turo addu'a Allah ya biya mai bukatarsa. Wannan baiwa Allah da ta rasu Allah ya gafarta mata. Allah mu ma ya ba mu kyakkyawan cikawa, ya ba mu kuma kyakkyawan karshe. Ya ji kan iyayen mai ji kan magabatanmu. Muna addu'a ga wannan kasa tamu lalacewar tsaro dake ta faruwa, Allah ya takaita mana. Inda suke fama da damuwoyi da matsaloli na tsaro, Allah ka takaita musu. Shugabanninmu Allah ka sa mu tsoron Allah da za su san halin da talaka yake ciki, su yasare masa, su sauƙaƙa masa. Duk wanda yake nufin mu da shari a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya, Allah ka maida masa kai da su kansa. Duk wanda yake neman azabtar da mu ko wulakanta mu ko tozarta mu ko shiga haƙƙin mu, Ubangiji kaka bashi nasara akan mu. Allah kai mana mai kyau, ka sa mu cika da imani, sa aljanna mu komar mu, ka jigan iyayenmu. Ya Allah duk wanda ya dame mu ka dame shi, duk wanda yake firgita mu Allah ka firgita shi. Duk wanda yake nufin mu da alkhairi kuma Allah ka hada mu da shi. Mai nufin mu da sharri ya Ubangiji Allah ka raba mu da shi. Allah duk inda muka sa gaba ya Allah ka ba mu alkhairi. Ya Allah duk inda muka juya baya ka sa mu bar alkhairi. Ya Allah ka raba mu da sharri, ka raba mu da masharranta, ka raba mu da kiyayya, ka raba mu da makiya da abokan gaba. Ka kula mana tarbiyyar ƴaƴanmu, ka kula mana tarbiyyar ƴaƴanmu, ka kula mana tarbiyyar ƴaƴanmu. Muna raye da bayan mun bar duniya, ka ji gan iyayenmu, kai musu rahama, ka sa sun huta. Ka ji gan malamanmu, kai musu rahama, ka sa sun huta. Allah ka hada kawukanmu, ka hada kawukan malamanmu, ka hada kawukan musulmi a wannan ƙasa. Allah ka zaunar da mu lafiya. Allah tsada da fatara da rashi da yake damun mutane, Allah ka kawo ƙarshen wannan abu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.